الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، فاجعل اللهم صعب سهلا. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما جميعا، رب يسر ولا تعسر. أما بعد، أنوا ما سو سورارا مو أكن ونن دندلنا صوت السنة يورب بركة مدى ونن رانا كما بركة مدى ونن لوكتي منا مرنا ga ƴan uwa baki daya waɗanda suke bibiyan mu. Muna tare da babban malamin mu kuma wanda yake ghaniyun an ta'rif, duk wanda ke kan
sautin ku ya dauke fama
ya san wane ne fadilatul doctor Abdullah Dadan Kaya, fannanne ne yani a majalis da'wa. To yau cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa gayyatar mu saboda mu amfana da ilmin da Allah ya bashi duk masu bibiyan mu fadin duniya baki daya, daga nan Turai da America da Asia da kuma Africa. Saboda haka babu shakka wannan abun farin ciki ne, kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan ni'ima da Allah ya mana. Malam, muna maka barka da zuwa.
Masha Allah, alhamdulillah, ni ma ina muku barka da kasancewar mu a wannan guri.
Masha Allah. Tayyib, malam, ba za mu bata lokaci ba ga tsawon muqaddima. Za mu baka dama ka amfanar da al'umma akan wannan dandali mai albarka. Duniya baki ɗaya suna sauraron ka malam. Allah ya saka da alkhairi. Tafaddal mashkuran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم واد مكي تاري رسو أولا دندلي تاران دنيا قباكي ليا أولا لوكتي من البركة. Ina farin cikin kasancewar mu tare da ku gaba daya. Muna fatan Allah sa mana albarka a wannan zama da zamu yi, kuma Allah ya mana afuwa ya yafe mana, Allah kuma ya samu amfana da tattaunawa da za a yi. Abinda zamu tattauna akai shine wato wani abu da ya shafe mu gaba ki daya na zamantakewa tsakanin iyali. Yaya kamata musulmi ya kyautata wa matarsa, yayi kamata musulma ta kyautata wa mijinta, ma'ana kyakkyawan al-mu'asharar zawjiyya tsakanin miji da mata, da al-huquq allati kanat bainahuma. Na farko dai babin mu kasancewar mu musulmi, aure addini ne, aure ibada ne. Duk wanda yayi aure ya kamata ya ji a ransa cewa yayi wani abu ne na neman samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma dacewarsa, kuma Allah Ubangiji zai bashi lada akan aikin da yayi, kuma aiki ne na annabawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, Qur'ani ya gaya mana, dukkan annabawa da manzanni da suka gabata Allah ya musu arziki, sun samu zuri'a kuma sun hayayyafa. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya amma kana da rasulun an ya ce bi ayatin illa bi idnillah. Kenan yin aure da zama da iyali koyi ne da annabawan Allah, kuma rayuwa ce mai dadi, rayuwa ce akan halal, ba rayuwa ne akan haram ba. As-safa, zina, neman mata, neman maza, mu'amala da mata wanda ba da aure ba, wannan abu ne da ya saba shari'ar mu, kuma musulunci bai goyen baya, kuma yana illata rayuwar dan adam, yana kuma illata tarbiyyar iyali da ƴaƴa da zai haifa nan gaba. To kenan, aure ibada ne, kuma auren addini ne, kuma ya kamata mu sani cewa Allah zai bamu lada akan abu matukar mun yi shi dan Allah kuma dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala. To amma akwai abin da ya kamata mu kula da su dan mu ji dadin zamantakewan auratayyan. Da yawa yau abin da yake damun mu shine ana ta kuka da gida. Mutane suna kuka da iyali, iyali suna kuka da maza, maza suna kuka da mata. Ka kasa gane daga ina ne matsalolin suke ko daga ina ne laifuffukan suke. So a cikin wannan zamana mu da tattaunawa da zamu yi, zamu tattauna ne akan me ya kamata mu kula da shi dan mu ji dadin rayuwar auratayya. Matan mu su kyautata mana, mazan ma su kyautata wa matan su da sauransu. Amma na farko dai wajibi ne namiji ya zama mai yin adalci akan harkar iyalinsa, kada ya zama mai ta'addanci, kada mai zama mai wuce gona da iri, kada ya zama mai cutar da iyalinsa, kada ya zama mai yin abin da yake za a yi asha a ce babu daɗi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu doka a cikin Qur'ani. Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Saki da ake yin komai guda biyu ne, saki da ake yin komai guda nawa, guda biyu ne. Ma'ana mutum ya yi ɗaya zai iya mai da matarsa, in ya yi biyu zai iya mai da matarsa, amma in ya kai na uku to ba zai mai da ita ba. To sai Allah ya ba da shawara ya ce to a riƙe mace bi ma'ruf, imsakun bi ma'ruf, a riƙe mace da kyautatawa. Wannan gabar ita ce ta dame ni, ya kamata mu kula. Shari'ar musulunci ta ce mu riƙe matanmu da kyautatawa, imsakun bi ma'ruf, a kyautatawa iyali. Da haka wajibi ne musulmi da yake sallah, duk abin da ka san ihsan ne, duk abin da ka san kyautatawa ne, to kai wa iyalinka. Idan kuma za ka sake ta ma tasrifin bi ihsan, ka sake ta tare da ainihin wato kyautatawa. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu a wannan a matsayin doka ne mu kula da shi. Kuma in kai abin da Allah ya ce kai, to Allah zai baka lada kenan. Kenan kaga mutum ya ajiye mata yana zaluntarta, yana cutanta, yana shiga haƙƙinta, yana ainihin wato ɗaukan hankalinsa akan wani abu ba matarsa ba, to wannan zalunci ne. Kamar yadda wata mata ta bugo min waya daga nan Europe take kira na, tace malam mai gidana bai da lokaci na, zai tafi aiki ya je baya nan ya dawo gida baya kula ne, zai ɗauki watanni baya kula ne. To wataƙila yana da alaƙa ne da wasu mata na banza, wataƙila yana da alaƙa ne da wasu waɗanda ba Allah ya halatta masa ba. Shi yasa da yawa za ga mutane hatta a cikin wayoyinsu suna da matan da suke alaƙa da su, suna ɗauke musu kewa. Wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne. To koma ba matar ba, ita kanta wayan ka ɗauka lokacin da ka dawo gidanka wajen iyalinka, ya zama ka yi concentrating a kan wayanka, ba ka mai da hankali a kan matanka ba, na zalunci ne. Saboda za ta zo ta zauna ta tafi ta barka ainihin wato kana aikinka ko kana sana'arka, kuma ka dawo baka bata lokacinka ba. To kaga wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, akwai zalunci a ciki. So muna fatan mutane za su kula da wannan gaba. Sannan abu na biyu, abin da ya shafi kulawa da ainihin wato ciyarwa, ɗaukan nauyi da ci da sha, wannan yana kyauta zamantakewa tsakanin miji da mata. Qur'ani ya faɗa cewa ko sakin mace mutum yayi, to wato yayi kokari ya kyautata mata, ballantana kuma yana rike da ita ba sakin ta yayi ba. Shi yasa aka ce daga cikin haƙƙin mata akan mijinsa, mijinta, shine in zai aure ta sai ya bata sadaki. Yawa wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu wa ni amri'a. Dan an nuna maka ita mace wato ana aurenta ne tare da hidima da kulawa da ita, ba yanda za a yi ka shigo da mace gidanka ba tare da ka bata sadaki ba. Dole sai ka ɗauki wani kuɗi, wato dori kenan, sadaki sai ka bayar, wanda shi ne zai halatta maka ta zauna a gidanka ta ci gaba da yi maka hidima da kulawa da ainihin wato sha'aninka. Wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihla, haka Qur'ani ya faɗa. Bayan wannan duk wani abu na zalunci ko shiga haƙƙi ko nuna bambanci akan iyalinka, kai musulmi bai kamata kai ba. An hana mu yi koyi da lokacin jahiliya. Su lokacin jahiliya abinda suke, hatta gado ma hana mata suke yi. Gado sai ba sa ba wa mata gado, saboda kawai mata ba su da daraja a wajensu. To kaga yanzu musulmi ya kamata mu nuna wa duniya cewa mu addininmu shine addini da yake kula da mace. ba wai mu zo turawa su za su nuna mana muna cutar da mata ko muna shiga hakkin mata ba. A'a, wallahi addinin mu shine addinin da yake kula da mata, ba wai yake tozarta mata ba. Da a jahiliya, a lokacin waɗannan mutane waɗanda ba musulmi ba, wallahi malam mace idan aka mutu aka batta, ita ake cin gadonta, ba wai a bata gado ba. Mutum zai iya zuwa ya gaje matar babansa, a yanda ake yi da idan babanka ya mutu ya bar kayan gado da matansa, sai ka ɗauki bargo kawai ka lulluɓa akan matan babanka, wai ita ma ta zama gadonka. To kaga wannan ba shari'a ba ne, kaga wannan ba daidai ba ne. Musulunci ya mana faɗa, ya ce kada mu aikata haka, ya ce kada mu yi haka, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Shi yasa shari'ar musulunci ta ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. To kaga shari'ar musulunci ta ce a ba su gado. In namiji ya mutu ya bar iyali ko ya bar ƴaƴa ko ya bar mata, to a raba musu gadon su. Ga abin da za a ba wa namiji, ga abin da za a ba wa mace. Kuma addinin musulunci ya hana mu ƙuntata wa matanmu, at-tadyiqu alayhinna, ƙuntata musu da matsanta musu da sauransu. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kwanda kai imani, la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, bai halatta gare ku ba ku gaji mata a matsayin dole, kamar yadda na gaya muku dazu ana gaje su ne, wai su din ma ana sa su a cikin kayan gado ne, ba wai su ne za su gada ba. Da mace ba ta cin gadon ko kobo, amma kaga addinin musulunci sai ya zo ya bata. Amma yanzu da yake an fi musulunci baki, an fi shi magana, sai kaga an zo ana magana wai cewa musulunci wai ya shiga hakkin mace, wai ya kiya bata wai gado wai irin na namiji. Sai ka ce musu ai da a lokacin jahiliya, lokacin da ake rayuwa na ba na musulunci ba, ai sun hana ma matan ma gado gaba ɗaya. Amma musulunci ne ya zo ya ce mai, ya ce a rinƙa ba wa mata gado ɗin. Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna, kada ku ainihin wato ku cutar da mata, ku matsanta musu ko ku karɓi wani abin da kuka ba su, wannan ba daidai ba ne. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan kaseera, ku yi kyakkyawan zamantakewa da su, kada ku ainihin wato kuntata musu, kada ku matsanta musu. Allah tabaraka wa ta'ala cikin taimakonsa da agajinsa zai nuna mana kyakkyawan zamantakewa da iyali wani abu ne mai kyau. Ya ce da mace da namiji ma duk ɗaya ne, ai ba su da bambanci a wajen Allah. Duk mace in ta yi ibada za su samu aljanna, namiji ma idan yi ibada zai samu aljanna. Ba inda aka ce namiji zai riga mace shiga aljanna, ba a faɗi wannan ba, ko mace za ta riga namiji shiga aljanna. Wanda ya fi kowa a cikinku, wanda ya fi ku bin Allah, ya fi ku taƙawa, ya fi ku kiyaye dokar Allah. Allah ce innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والمتصدقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنا أبونا نيكي سيوم ماسكو لنشي ده الله يزو أنبتا. In ya ambaci musulmi maza sai ya ce musulmi mata, ya ce muminai maza muminai mata, masu da'a wa Allah maza masu da'a wa Allah a cikin mata, masu gaskiya a cikin maza masu gaskiya a cikin mata, masu haƙuri a cikin maza masu haƙuri a cikin mata, masu tsoron Allah a cikin mata masu tsoron Allah a cikin maza, masu bada sadaka a cikin mata masu bada sadaka a cikin maza, masu azumi a cikin maza masu azumi a cikin mata, masu kiyaye farjinsu a cikin maza masu kiyaye farjinsu a cikin mata, masu ambaton Allah da yawa a cikin maza masu ambaton Allah da yawa a cikin mata. Anan in kun lura kaga in ya ambaci namiji sai ya ambaci mace, in ya ambaci namiji ya ambaci mace, sai ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah ya tanada musu gafara da kuma lada mai girman gaske. Kenan dukan su gabaki ɗaya, duk wanda ya aiki na ƙwarai Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada kuma zai bashi aljanna. So ashe musulunci ya ba wa mace hakkinta, kuma ya kula da ita kamar yadda ya kula da namiji, kuma ya ainihin wato ce a kula da ita kada a tozartar da ita. Duk waɗanda suke magana akan ana shiga hakkin mata, wallahi munanan ɗabi'unmu ne mu na musulmi, waɗanda ba su practicing Islam ɗin wato kyakkyawan wato misalta shi ba, sai yasa suke jawo musulunci zagi, suke jawo musulunci ɓatanci, sai a dauka cewa addinin musulunci ne koyar da wani zalunci ko koyar da cin amana ko koyar da ainihin tozarta ya mace wanda ba addini ne koyar da wannan ba. So musulmi ya kamata ku kiyaye ku daina bata sunan addinin ku a idan waɗanda ba musulmi ba, kuna shiga hakkin matan ku kuna ainihin wato cutar da su. Sannan a da a jahiliya fa malam ya mace ma ba son ta suke ba kwata kwata, duka ina yin wannan ne don mu justifying irin yadda musulunci ya kula da mace. Da waɗannan wadda ba musulmin ba su kyamar ma mace suke yi, ba sa son ta, ba sa so a haifa musu ya mace kwata kwata. Da haka ita ya mace kamar ba wata mace ce mai, ba wata halitta ce mai daraja ko da wani iko ko da wata kima a wajensu ba kwata kwata. Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu bisfit turab. Idan an yi bushara wa ɗaya daga cikin su da mace sai ya yini yana cikin bacin rai, yana cikin bakin ciki, yana cikin damuwa kawai fa saboda me? Saboda an haifa masa ya mace. Wannan fa shine jahiliya din, wannan shine kafirci din, wannan shine rayuwar da akai ba na musulunci ba. Amma Allah tabaraka wataala ya zo ya ce a ya nuna mace tana da kima, tana da daraja, tana da matsayi. Annabi ya ce annisa'u shaqa'iqur rijal innama annisa'u shaqa'iqur rijal, ai maza mata suna tare ne da maza shaqiqai ne kamar suna tare ne. Allah ya kula da mata kamar yadda ya kula da maza, yace kuma a taimaka musu a kula da su, su ma su taimakawa mazajen su da sauransu. To amma wannan dabi'a har yanzu ana samunta daga cikin wasu bata gari a cikin musulmi. Sai kaga mutum yana fada da matarsa saboda tana haifa masa yaya mata, sai ga mutum baya son matarsa saboda tana haifa masa yaya mata. Wata mata tana ba da labari a lokacin da kenan, tana cewa mali abi jandalin la ya atina ya zallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla nalid albanina fa inna ma nu'ti alladhi u'tina. Tace me yasa mijina abu jandal sai ya daina zuwa yana kwana a gidana? Wai mijinta ne Abu Jandal, saboda in ita indai za ta haifa ya mace take haifa, to kawai sai Abu Jandal sai ya daina zuwa yana kwana a gidanta saboda kar ta haifa masa ya mace. Tace me yasa mu Abu Jandal baya zuwa gidanmu? Sai je gidan makota yana kwana, wai saboda baya so mahaifiya ya mata. Tace to ai mu inna ma nu'ti alladhi utina, ai mu mata abinda aka bamu shi muke bayarwa, ai babu wata mace da take da laifi wajen ta haifa ya mace. Abinda aka bata, abinda Allah ya kaddara mata shi za ta haifa. Don haka kuma bincike ya nuna mana ma wallahi ƴaƴa mata din sun fi kula da ƴaƴa maza. Wallahi in ka haifi ƴa mace idan ta je ta yi aure a gidan wani, wallahi ba yadda za ta dauki lokaci mai tsawo bata kula da kai ba, bata kira ka ta gaishe ka ba, bata dauki nauyin rayuwarka ba, bata yi maka hidima ba. Amma ƴaƴa maza nawa muke da su sun shiga duniya sun manta da iyayensu? Wallahi wani yana yin shekara guda bai gaida ubansa ba, wani yana yin shekaru wallahi bai ji muryar mahaifinsa ba kuma bai damu ba. Amma ina gaya maka ba zai taɓa yiwuwa ƴa mace ta ɗauki wannan tsawon lokaci bata gaida ubanta ba. Ta sun fi zuwa su gaida iyayensu, sun fi zuwa suna kulawa da iyayensu, sun fi zuwa suna ɗaukan nauyinsu. A yanzu a rayuwa mun samu mata da suke ɗaukan nauyin iyayensu, su kai ubansu Makka, su kai ubansu Umara, su kai uwarsu Makka, su kai uwarsu Umara, su gyara wa gidajen iyayensu, su kula da rayuwarsu, taimaka musu. Amma ƴaƴa maza fa ba sa iya yi. Na sha fada a karatu ina maimaitawa, yanzu za ka ga mutum yana da ƴaƴa manya-manya a gidanshi, wallahi malam suna yin aiki amma ba su iya taken responsibility ɗin ubansu, sai sun yi karo-karo. Wannan ya bada dala kaza, wannan ya bada dubu kaza, wannan ya bada dubu kaza a wata monthly, ba sa iya yi. Amma kar ka manta kai uban a lokacin da kake ɗaukan nauyinsu ba wanda ya taimaka maka, kai ɗaya ka ɗauki nauyinsu, ka biya musu kuɗin makaranta, ka taimaka musu a rayuwa, ka agaza musu, ka tallafa musu. Amma yanzu yaranka ba sa iya ɗaukan nauyinka, yara maza masu aiki suna samun kuɗi amma ba za su iya ɗaukan nauyin iyayensu ba. Al'amura sun canja, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. So kuskure ne abinda ake yin kyama ƴaƴa mata ɗin nan, kuskure ne, ba daidai ba ne. Ya kamata a rinka kulawa da su, albarka ake nema. Zai iya yiwuwa Allah ya sa wa ƴaƴanka mata albarka sama da ƴaƴanka maza, a kula da wannan. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala cikin wato kulawarsa ya gaya mana hatta sakin mace, idan za a sake mace ana tare da ita, to a kula da adalci idan za a sake ta. Allah ya ce manzo Allah ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu li'idda, ku sake su bisa ka'ida ga iddarsu. Ba a so idan mutum wato matarsa tana jini ya sake ta, kuma ana so mace ta yi tsarki, tsarkin da ba a shafe ta ba, ba a kusance ta ba, a sake ta dan a kula mata da ainihin wato rayuwarta, kamar yadda malamai suka tsananta hukunci akan yin saki a cikin al'ada din. Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana cikin al'ada, babansa Umar ya kai karansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, yace ya Rasulullah ga yaron nan yaji ya sake matarsa tana yin al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace murhu fal yuraji'aha, ka umarce shi ka ce ya mayar da ita, saboda ba a so a sake mace tana cikin yanayin al'ada, wanda yanayi ne wanda yake ba shi da dadi da sauransu, to su a kula da ita. A nan gurin ina so mata su kula da wasu abubuwa masu muhimmanci su kuma. Idan yanzu mun yi bayani cewa shari'a ya ce a kula da mata, a taimaka musu, a ba su ci, a ba su sha, a kula da rayuwarsu, a inganta musu ita, a kula da maganinsu, a kula da dukkan ciwon kansu, da duk ciwon cikinsu, da matsalolinsu, da asibitinsu, da kwantar musu da hankali, wannan duk shari'a ta ce a kula da shi. To su ma fa akwai abin da ya kamata su kula da ainihin wato mazajensu, don a samu balancing kenan. Yanzu za mu yi kokari mu yi balancing kenan. Gaskiya ina so na shaida muku cewa ana kuka da yawa, mata suna kuka da yawa akan mazansu na rashin ba su hakokinsu. Daga cikin ku maza akwai waɗanda suna yaudaran matansu, suna kulla alaka da wasu mata na banza a waje ba matansu na shari'a ba, wanda wannan ba daidai bane, zalunci ne. Kaga mutum ya ɗauke lokaci baya kula matansa, ko baya yi mata magana, ashe a wayansa yana da wata matan, waya waya waya, wannan waya wannan waya. Yau da mutane za a duba wayoyinsu, wallahi za a ji kunya. Wannan mu'amala da waya, zalincin da ake da rashin gaskiya akan mu'amaloli da waya din da ake ana cutar da mata, wallahi wannan ba zai lissafu ba. Mata suna kuka da ku maza akan chatting chatting chatting, you are always chatting, kullun chatting kuke yi a wayoyinku, ba ku da lokacin mazan matanku, ba ku ba su attention dinku, ba ku ba su kulawar ku. Wani ya ji kida, wani ya ji waka, wani ya ji surutai, wani ya ta kallon mata. Akwai wanda yake shiga inda yake ta kallon mata, kuma matarsa tana kallansa, wallahi wannan zalunci ne. Kuma ina shaida muku ya ko maza, wallahi duk wanda yayi wannan sai an yi wa yarsa, duk wanda yayi wa yar wani wannan, wallahi sai an yi wa yarsa. Da haka kai da yawa ko kai da kadan, kai kadan, wallahi kana saya wa yarka ne wulakancin da mijin da zai mata, zaka aurar da yarka kuma sai wani yayi mata wannan abu. So wannan ba daidai bane, kuskure ne. Da waɗanda suke hana matan su je su gaida iyayensu, musamman ku da kuke zaune a ƙasashen Turai, ya'ya mata za su zo su zauna, kuna da hali, kuna da iko, kuna da dama da ya kamata ku taimaka wa iyalin ku, je su ga iyayensu, su taimake su, su musu dan abun duniya, amma ku hana su. Mutum sai ya bar mata shekara 10, wata tana kuka shekara 10 bata je ta ga ubanta ba, wata har ubanta yayi ciwo, ya jinya, ya mutu, ba a bar ta ta je ta gan shi ba. Wannan kuma addini ne? Yanzu wannan shari'a ne? Kuna aiki, kuna samun kuɗi, kuna da dama, kuna da rufin asiri, ba za ku yi wa matanku biza su je su gaida iyayensu ba, su je su gaida danginsu ba? Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma cin amana ne na aure. So mata suna kukanku akan wannan, da kuma rashin taimakawa. Akwai waɗanda duk yawanci kuɗaɗensu suna kashe su ne a waje, ko akan personal buƙatunsu su a karan kansu, amma ba akan kyautata wa iyalinsu ba. Wanda wannan ba daidai ba ne, ba shari'a ba ne. Ya kamata mu kula da iyalinmu, ya kamata mu taimaka musu, don wannan shine blueprint na abin da shari'ar musulunci ta koyar mana. Kula da iyalinmu, mu taimaka musu, mu ɗauki nauyinsu. Allah ce wa ashiru kunna bil ma'ruf, ku zauna da su da kyautatawa, hanya sananniya a shari'a ta kyautatawa, ba hanyar ainihin wato zalunci ba. Manzo Allah ya ce an taksuwa ha idza tasaita, kai wa matarka sutura idan ka sanya sutura, sabuwa kai mata sutura, wa tut'imaha idza ta'imta, ka ciyar da ita idan ka ci abinci, inda ka sha ka shayar da ita. Askinun hunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, ku zaunar da su inda kuka zauna, wuri mai kyau, kada ku matsanta musu, kada ku kuntata musu. Wannan duk Qur'ani ne yake faɗin wannan. So duk wanda zai zo wannan mu'amala sabanin wannan abin da aka faɗa, to ya zo da ra'ayi, ya zo da san zuciya, kuma ba musulunci ne yace ya aikata wannan abin da yake aikatawa ba. To idan mun dawo su kuma kan mata, abin da zai inganta mana rayuwarmu da mazaje, wallahi ya ku iyayena mata, ku kuma ina sanar da ku cewa duk matar da bata kyautata wa mijinta ba, to wallahi tana cikin wahala, kuma babu ita babu jin daɗi a rayuwarta. Dan yanzu zamani ne na cutar da maza, zamani ne na shiga haƙƙin maza, zamani ne na da'awar yanci, freedom, freedom, yanci, yanci. Kina kiran yanci, yanci, kina tozartar da dokan Allah. Kina kiran yanci, yanci, kina bata rayuwar aure. Kina kiran yanci, yanci, kina kin sauke haƙƙi na aure. Dole akwai bambanci tsakanin miji da mace. Ya kamata mutane su gane wannan. Idan an ce harka ta auratayya ne, to bambancin a nan gurin shine namiji shi yake gaba da na mace. Wannan shine abin da zan fara yin magana akai. Kowace mace musulma ta gane mai gidanta yana sama da ita. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah واللاتي تخافون نشوزهن فايزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله يجعل الرجال قوامون على النساء ماذا سوني سكي سما سوني سكي قباء دماتا بما فضل الله بعضهم على بعض سبو دساشن سو الله يا بيبي تساشي أكن ساشي أكوي إندما تشي تابي بيتي نميجي كلاوا ديارا شايد ديارا تيمكاوا يارا yin tarbiya da wani sauransu, yin abinci da kulawa da gida, wannan ya shafi mata, aikinsu ne wannan. Amma ɗaukan nauyi da kulawa da gida da ciyarwa da biyan kuɗin haya na gida, kuɗin school fees na makaranta, kula da lafiyar mace da kula da lafiyar yara, zirga-zirga, zurfi, wannan duk yana kan kafaɗan namiji. Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya ce huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idha wajad. Abinda ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i take nufi, wato shi namiji shine shugaban matar, shine jagoranta, shine wani ainihin wato kaman president nata, shine sayyiduha, shine ra'isuha, wa mu'addibuha yace shine mai ladabtar da ita idza wajad, idan mace ta karkace miji shine yake ladabtar da ita. A ashe mace tana karkacewa, a ashe namiji yana ladabtar da mace. Akwai hanyoyi da yawa da shari'a ta nuna miji zai iya ladabtar da matarsa idan ta yi ba daidai ba. Akwai zai mata nasiha, ya fadakar da ita, kuma ya nuna mata abin da ta yi ba daidai bane, da ko hanyoyi na adab wanda bai sabawa shari'a ba. Dan haka ku kiyaye, ya ku iyaye na mata, ku sani mazan ku suna sama da ku. Dole a samu respect, a samu girmamawa. Ki rinka ganin mutuncin mai gidanki, ki rinka sauraron maganarsa idan yana fada, ki rinka bin umarninsa. Manzo Allah ya ce khairun nisa'i man idza amarta ata'atka. Mafi alkhairin mata shine wanda in mijinta ya bata umarni za ta bi. Amma magana ta gaskiya, yau matanmu suna bin umarninmu? Magana ta gaskiya, mata suna bin umarnin mazajensu 100%? Ku ji tsoron Allah, in an ce ku yi kuna yi, in an ce ku bari kuna bari, to wannan shine true Islam din. Musulunci na gaskiya shine in miji ya ce ayi to ayi, indai ba saban Allah bane. Idan miji ya ce kar ayi to kada ayi, indai ba saban Allah bane. Idan amarta ha ta'atka. Manzo Allah ya ce idan girbta anha, idan baka nan ka tafi ka batta, ko ka tafi aiki, ko ka tafi wata ƙasa, ko ka je wani assignment, ko ka je wani guri, ka tafi ka bar matarka, to mace ne mai amana, za ta kiyaye gidanta, za ta kiyaye mutuncinta a idan mutane, ba za ta bari wani ya shigo gidanka ba. Idan ka bata umarni za ta bi, idan kuma ainihin ka hane ta za ta hano, idan kuma baka nan ka ce ka yi tafiya, to za ta kula maka da ‘ya’yanka, za ta kula maka da dukiyarka. Hafizatka an nafsiha wa malika, za ta kiyaye kan kanta, ba za ta bari wani alaka da ita ba kai ba. Sannan kuma za ta kiyaye maka dukiyarka, ba za ta bari wani ya ci amanarka, ko wani ya saci dukiyarka, ko kuma ita kanta ma ta zama barauniya mai satar dukiyar ba. Don ana samun matan barayi masu satan dukiyoyin mazajensu. So duka mata ya kamata ku gane wannan. To amma Allah ya kawo mu lokacin da mata ba sa kula hatta tarbiyyar yara. Sai kaga mace ta yi wasarere, ba ta kula da yara, ba ta kula da tarbiyyar yara, ba ta kula da tarbiyyar mijinta, ba ta ɗaukan nauyi na gida da aka ce ta kula da shi. Kula da gida, dafa abinci, ainihin kulawa da yara, gyara gida, tsaftacewa gida, duk wannan abu ne wanda yake na wajibi, na tilas, wanda ya kamata mace ta kula da shi, ta ainihin wato gyara don ta samu yarda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah yana cewa law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin, wallahi da zan umarci wani yayi sujjada wa wani. Hadisi Hassan yace wallahi da na umarci mace ta yi sujjada wa mijinta, saboda haƙƙin da Allah ya ɗora namiji akan matarsa. Ku duba girman sujjada, ku duba matsayin sujjada. Shari'ar musulunci ce da Allah zai ce wani yayi wani sujjada, da ya ce mace ta yi sujjada wa mijinta saboda ta bi dokar miji ta ainihin walfi dokar Allah tabaraka wa ta'ala. So anan gurin ƴan uwana, ina kokari in yi wa matan mu bayani cewa zaman lafiyarsu a shari'ar musulunci su ne ke su kyautata wa mazajensu su zauna lafiya, sannan masu bin ainihin wato umarnin mijinsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi sifofi, kuma Qur'ani ma ya faɗi sifofin mace ta ƙwarai wanda take mai zaman aure na ƙwarai, mai zaman aure mai daɗi, shine ta zama ƙanita. Yawwa, ƙanita, abinda ake nufi da ƙanita, mai bin Allah, wadda take almudawimatu ala ta'atillah, mace mai dawwama akan da'ar Allah. Da haka ku maza ku yi kokari ku auri maza masu mata masu bin Allah, mace mai kula da sallah, mace mai kula da azumi, mace mai kula da nafila, mace mai kula da karatun Al-Qur'ani, mace mai kula da hijabi, mace mai saka niqabi, mace mai lullube jikinta, ba mace mai koyi da wasu mata waɗanda suke ba musulmi ba. A'a, ke abun koyinki Qur'ani, abun koyinki manzon Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fasara mana Qur'ani da Allah yake bayani, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafiza Allah. Dole ne a samu mata saliha qanita salihar, mace matar ƙwarai, matar arziki, matar masha Allah tabarakallah, mata wacce take mai yi wa Allah da'a. Duk matar da take bin Allah to za ta bi mijinta insha Allah. Duk matar da kuma zaka ga bata bin miji to wallahi sai kaga ta samu rauni wajen wato bin Allah, ko bata bin Allah to zaka ga ta samu rauni wajen bin mijinta. Kenan, yana da kyau ya ku iyayena mata ku sifantu da wannan wato sifa ta ainihin kiyayewa dokar Allah a matakin farko, da kuma kiyayewa akan dokar miji. Sannan kuma dole ne mace ta zamanto mai tsare sirrin mijinta. In ana so a samu zaman lafiya, secret na miji a rinka rufewa. Ki daina zuwa kina gaya wa kawayenki sirrin mai gidanki. Ki daina zuwa kina gaya wa abokananki asiri na mai gidanki. Ki daina zuwa kina gaya wa iyayenki asirin mai gidanki. Ki daina zuwa kina gaya wa ƴan uwanki asirin mai gidanki. Malamai suka fassara hafizatun lilghaibi din nan, yana daga cikin ma'anarsa mace mai kiyaye asrarin zauci. Miji yana iya yiwuwa yana da wata larura, ko ba shi da lafiya, ko yana da wata matsala, ko yana da wata mushkila, ko yana makamancin wannan, to mace ya kamata ta kiyaye, ba wai ki je ki yada shi a duniya ba. Duk inda ka zauna zaki faɗi asirin mai gidanki, abin da ya mallaka sai kin faɗa, talaucinsa sai kin faɗa, rashin lafiyarsa sai kin faɗa, rauninsa sai kin faɗa, matsalarsa sai kin faɗa, ya samu problem kaza sai kin je kin yada a duniya. Wallahi wannan zalunci ne wanda mata ya kamata su ji tsoron Allah su kiyaye wannan doka. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mata su rinka yaye sirrin mazajensu. Shi yasa ba'dul ulama suka fassara fadin Allah hafizatul lilghaibi ma hafiza Allah, suka ce allati la yakshikna asrara azwajihinna, sune matan da ba sa yaye sirrin mazajensu. Malam ka zo ka zauna ka yi magana na sirri da kai da matarka, gobe kawai sai ka ji magana na an kira ka an gaya ma a wani guri, saboda ba ta zama hafiza lilghaibi ba, bata zama mata mai kiyaye sirrin mijinta ba. Da haka ya kamata ku kiyaye. Hadisi ya zo Hasan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, inna min asharrin nasi inda Allahi yawmul qiyama, yana daga cikin sharrin mutane, mafi sharri daga cikin mutane ran tashin kiyama, shine ar-rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilay, mutum ya keɓanta da matarsa ita ma take keɓanta da shi, sannan kuma sai mutum ya wayi gari ɗayansu ya zo yana yaɗa sirrin tsakani. Wannan ba daidai bane, kuskure ne, wannan ba daidai bane. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, bari mu ba mu wata kissa. Wata rana ya kai ziyara gidan ɗansa Annabi Ismail, bayan shekaru aru-aru ya daɗe bai ga ɗansa Annabi Ismail ba, sai kai masa ziyara, sai ya tarar da Annabi Ismail baya nan ya je gona ya je farauta, sai ya ce wa matarsa, yaya halin da kuke ciki? Ashe matan nan ta Annabi Ismail a wannan lokaci mace ce wacce take ba ta riƙe sirri kwata-kwata. Malam ta bankaɗe Annabi Ismail gaba ɗaya, ta buɗe shi kwata-kwata, ta yaye shi, ai babu kaza, ai muna cikin yunwa, ai muna cikin talauci, ai muna cikin bukata, ai ba kaza, ai ba kaza. Yace to idan mai gidanki ya dawo ki gaya masa ya canja kofar gidansa. Yayi mata magana irin ta annabawa, yayi mata magana irin wacce take ta manyan mutane. yana dawowa annabi Isma'il sai ya ce hala an yi bako a nan gidan ta ce eh sai ya ce me ya faru ta dauke bayani duka ta gaya masa dalla dalla sai ya ce mata me yace miki ya gaya miki wani abu sai ta ce eh ya ce in gaya maka ka canja kofar gidan ka sai ya ce da ita to lallai wannan zaka abi Ibrahima wannan shine babana Ibrahim kuma ya gaya mun cewa in sallame ki ki fita ki bar gidan nan ke ba matan zama bace ba in canja mata ke ce kofa yace ilhaqi bi ahliki tafi gidanku ashe kin ga yake yar uwata yayi sirrin miji bayyana asirin miji yakan sa aure ya mutu kuma idan miji ya sallamu matarsa ya kore ta ko ya sake ta saboda tana tona mai asiri bai saba wa Allah ba tun daga matar annabin Allah ma an sallame ta saboda ba ta rike sirri to anan gurin ya kamata mu kiyaye irin dabi'un matan mu da yau komai na gidanka mallam sai ka tarar da shi a gidan abokinka baka isa kai wani abu na asiri ba sai matarka sai ta je ta yada a gidan abokinka wallahi mata wannan zalunci ne abin da kuke wallahi wannan ba daidai bane wallahi wannan cin amanar aure ne I hope mata za su yi kokari su kiyaye almar'atu salihah matar kwarai wanda take so ai zaman lafiya a gida ita ce matar da take kula da sirrin mai gidanta sannan ita ce matar da ba ta shigar da wani gidan mai gidanta lokacin bayana yana cikin fasarar hafizatul lil ghaib wannan gaba abin da nake nufi shine yau Allah ya kawo mu lokacin da mata da yawa ba su da amana sai ka ga mace tana da mijinta na aure amma tana da alaka da wani tana chatting da wani tana magana da wani kai mallan lalacewar matan mu yau ta kai ga mace takan iya dauko wani namiji ta shigar da shi gidan mai gidanta alhali mai gidan bai sani ba wallahi akwai zaluncin da yafi wannan to yana cikin hafizatul lil ghaibi mace ta zamanto ba ta shigar da wani gidan mijinta in ba da izininsa ba hadisi ya zo manzon Allah yana cewa kada wata mace ta shigo da wani a gidan mijinta ba da izinin mijin ba kuma koda kaninta ne kuma koda yayanta ne kuskuren da mata suke yi suna gayyato wasu suna kawo su gidajen mazajensu suna yin wata alaka da su wanda take haramtacciyar alaka wallahi wannan cin amana ne wani ya kawo kuka ya zo ya tarar da wani a gidansa bai san shi ba da ya mata magana sai ta ce abokinta ne a makaranta sun yi digiri tare kaji subhanallah kaji rashin hankali ina wannan kika same shi wai abokin karatunta ne abokin karatunki zaki shigo da shi gidan mai gidanki ta dafa masa abinci ya zauna yana hira da ita sannan yau daga cikin masifar da mata suke jawo wa mazajensu a gidajensu na aure akwai wani abu da ake ce wai boyfriend wai boyfriend wai boyfriend what is boyfriend mace tana zaman aure amma tana da yaro matashi da take alaka da shi bayan mijinta ke baki tsoron mutuwa ke baki tsoron kabari ke baki tunanin game da Allah ke baki tunanin Allah zai tsaye da ke tambaye ki wani mutum yake ga mu yace ai mallam yanzu da yawa daga cikin mata suna da boyfriend mace ce dai tana kulla alaka da wani namiji wasu har kudi suke aika musu so ya kamata wallahi mata ku ji tsoron Allah wannan cin amana ne mace ta dai tana alaka da wani namiji ba mijinta ba yau kuma matan mu a cike yake da inda suke da alakoki da mazajen da ba nasu ba kaga mace tana hira tana dariya tana she is laughing at screen tana dariya wa wayanta kullun amma idan mijinta yazo ranta ya baci wallahi akwai mutumin da in yazo gidansa kafin ya ga hakorin matarsa sai yayi da gaske wani ya mata magana yace wai ke baki a dariya tace eh haka nake haka Allah ya din eh haka Allah ya ni zaka gyara ni ne subhanallah saboda ba ta yi masa dariya idan kaji tana hira tana ihu tana shewa to da kawayenta take yi in kaji tana ihu tana dariya tana tafawa to da wani ne ba mijinta ba amma mijinta ba ta masa hira ba ta sake masa fuska ba ta masa magana mai dadi sai dai ta gaya wani amma ta iya daukan waya ta rubuta text message tana tura wani wanda ba mijinta ba saboda cin amana wani yace wallahi ya kama wayan matarsa kalmomin da take gaya wa wancan mutumin wanda ba mijinta ba wallahi ba ta taba gaya masa ba a matsayinta na matar shi na aure bai taba jin wannan kalman ba to da haka za ku samu zaman lafiya a gidajenku shi yasa gidajenmu suke ci da wuta yau gidajenmu sun kama da wuta saboda mata sun tauye wannan haƙin sun shagaltu da wani abu miji ya zama kawai zaman dole ake da shi tayi gabanta shi ma ya gabansa akwai wanda fa ba abin da yake hada ta alaka da shi wallahi ina gaya muku ta tafi can shi ma ya tafi can sai in an zo case din yara ko yaro bai da lafiya zai tambaya ko zai bada kudin magani ko zai kai asibiti ko wani abu wannan rayuwar muke so mata ku gyara musamman matan da suke rayuwar bariki inda suke zama ba a ainihin kasashen su ba suna aikata abinda suka ga dama suna keta dokar Allah da haka ya kamata ku sani cewa wannan yana daga cikin hakkin mazajen ku ku kula da su ku ba su kulawa ku sake musu fuska ku yi musu dariya an Aisha an ba mu misali cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta kulawar da take masa wato ya isa ku karanta tarihin matan annabi yanda suke kulawa da mijinsu ku karanta tarihin matan sahabbai yanda suke kulawa da mazajensu matan sahabbai an gaya mana in miji zai fita sai sun raka shi har kofar gida suna masa addu'a Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya Allah ya sa ka samu mana halal kar ka kawo mana haram a gida idan mai gida zai dawo ta karbe shi ta tarbe shi ta karbi abin da ya kawo amma yanzu ku haka kuke ba haka kuke ba da yawa daga cikin ku akwai wanda zai tafi bata san ya tafi ba in ya dawo ma zai zo ya tabuga kofa ko ya knocking ba za ta bude ba sai ya bude ya shiga ɗakin sa yayi wankan sa ya ji abin da tana can tana kallon television tana can tana kallon films tana can tana chatting da wasu mutane daban bata san mai gidanta ya dawo ba wallahi ya kamata ku gyara dan ku samu rayuwa mai daɗi ku kula da mazajenku ku dauki nauyin su ku taimaka musu ku nuna musu alkhairi kada ku nuna musu sharri bayan wannan dole ne mace ta zama mai husnul ta'a kyakkyawan biyayya al-istijaba li amri zawj mai amsa kira idan miji ya kira yace a zo ayi kaza to lalle matar kirki ita ce mai amsawa idan ya bata umarni tana bin umarninsa kuma wannan abun ya zama daga zuciya ba wai ina bin ka bane a baka amma ina jin haushinka ka san akwai matar da za ta zo ta yi maka da'a kawai za ta maka da'a ne kawai a gaban idanka amma in ka tafi sai ta zage ka saboda ba ta son ka to ba irin wannan matan muke faɗa ba mu muna magana akan matan da wato daga cikin zuciyarsu suke son mazajensu suna yi wa mazajensu biyayya ne daga cikin zuciya suna musu abinda za su samu yardar Allah ba sa bin mazajensu akan saban Allah annabi ya ce la ta'ata fi ma'siyatillah ba a yin da'a wajen sabawa Allah matukar sabo ne na Allah za a yi to haramun ne ai wannan da'a kada wani miji ya umarci matarsa akan sabawa Allah kamar yanzu misali ya nemi sai ya sadu da ita ta dubara ya sadu da ita ta inda Allah ya haramta ko ya je umarce ta da wani abu ko ya hana ta yin sallah ko ya je kai ta wani guri na sabon Allah ko ya hana ta karatun alqur'ani ko ya sana ta sai hana ta saka hijabi da lulube jikinta wannan duk sabon Allah ne bai kamata mace ta yi wa mijinta ainihin da'a a kai ba sannan yana daga cikin abin da zai gyara zamantakewar mu na aure shine husnul mazhari wal hay'a dole ne mata ku zama masu gyara jikinku masu yin kwalliya da ado wa mazajenku kamar yadda kuma mazaje ya kamata ku zama masu kwalliya da ado wa mataye ado wa matayenku an ruwaito mana Abdullahi ibn Umar yakan yi kwalliya ya zauna ya saka sabon kaya ya zauna a gaban miro yana kallo yana gyara jikinsa matarsa ta zo tambaye shi tace ina zaka je ne ranka idan yace ba inda zan je na yi miki kwalliya ne don ke kawai to ku rinka yin tazayyun wa matanku haka su ma mata su rinka yin kwalliya wa ainihin wato mazajensu idan mace ta zama kazamar mace wacce take mata da kula da jikinta to tana cutar da miji kazanta tana cutar da aure kazanta tana cutar da mazaje ki zama mai tsafta a cikin kayanki na sakawa kada ki bari mijin ki ji wari a jikinki kamar yadda Ummu Hakim take gaya wa ƴarta lokacin da za ta aurar da ita tace yake ƴata ina miki wasiya kada ki kuskure ki bari mijinki ya sansana wani smelling mai wari kada ki taba bari ku gyara gashin ku ku gyara bakin ku ku gyara jikin ku ku kula da kitchen din ku ku kula da toilet naku ku kula da tsakar gidanku ku kula da gidanku kada mai gida ya rinka zuwa gida yana jin wari wannan zalunci ne ba daidai bane kada mai gida ya zo ya tarar da ƴaƴansa ba a kula da su ba kada mai gida ya dawo ya tarar da ke baki gyara jikinki ba baki zama mai tsafta ba wannan yasa mazajen naku suke sha'awar wasu mata a waje ba sa sha'awar ku saboda ba ku da kula da jikin ku. Mai gidanki yazo kuna magana yana nesa nesa da ke. An ba mu labari an ce akwai mijin da idan yazo yana hirar da matarsa saboda ba ta da kulawa, in yana haka sai dai ya tare hannunsa haka saboda kada ta bugo masa warin bakinta. Wal iyazu billah, ba a san mace da kazanta ba, ba a san mace da rashin kulawa da jikinta ba. Ki kula da jikinki, gidanki ya zama yana da kamshi, abincinki ya zama yana da kyau, kitchen dinki ya zama very neat, toilet dinki ya zama very neat, jikinki ya zama very neat, komai naki ya zama very neat. Amma idan kika zama kina rayuwa cikin dirty, cikin kazanta, baki da kulawa, to mijinki zai ji baya son ki. Kaunarki sai ya fita daga cikin zuciyarsa, sai ga kawai yana zaman larura ne da ke. Watakila ma in ya samu dama sai kara miki kishiya saboda kazantarki. Akwai mijin da yake gaya min yace wallahi malam matata muna zaman lafiya ba fada ba zagi, amma zan sallame ta zan rabu da ita. Nace saboda me? Yace wallahi malam kazama ce, bala'in kazantarta, kazantarta ya ishe ni, dan haka dole zan rabu da ita, ba zan iya jure zama da ita ba, never tolerate it, ba zan iya yi ba saboda kazama ce. To karki yadda kike kashe aurenki saboda kazanta, dan haka duk wannan yana cikin husnul mazhar wa husnul hay'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace inna wani mutum ne yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya rasulullah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna sabahu hasanan wa na'luhu hasana, mutum yana so rigarsa ta zama mai kyau kuma takalminsa ya zama mai kyau, akwai laifi akan haka? Sai manzo Allah yace
yanwa ayi hakuri, yani ina ga malam ya samu matsalar network amma zai dawo bi iznillahi ta'ala, zamu duba a ina matsalar take insha Allah. Now, malam ya soma mana magana game da zancen mahimmancin zamantakewa tsakanin miji da mata. Malam ya kawo zantuttuka da dama wanda ya yi magana ta ɓangaren shi namiji da ya gama kuma ya zo ta ɓangaren mace. To daga cikin abubuwan da malam ya lissafo game da ɓangaren namiji shi ne ya zamanto namiji yana matsayinsa a matsayinsa na namiji, ma'ana shi ke ɗaukan ɗawainiyar matarsa da ci da shanta da kulawanta da baki ɗaya. Babu shakka malam ya yi magana kan cewa yana da kyau a matsayinka na namiji ka kiyaye wayannan ɓangarori, kuma ka kasance namiji ne wanda ke farantawa matarsa rai, yake yin abin da ya dace daidai gwargwadon iko. Wannan shine namiji. Idan muka dawo ta ɓangaren abubuwan da malam ya ambata game da su mata, malam ya ambaci cewa yani mace ta zamanto mai da'a ga mijinta, ya kuma ce ta zamanto mace mai tsafta. Kuma malam yayi wata magana, la'alla ku ba ku lura ba, shine inda yace ya kamata mace ta zamanto mai tsafta kuma mai tsafta ga 'ya'yanta. Idan mun lura musamman waɗanda suke nan Turai da Amerika da yani ƙasashen Asiya da shauransu, akwai wasu daga ciki waɗanda ba su da kulawa wajen ɓangaren 'ya'yansu, ma'ana tsaftansu. Ya kamata mu lura da kyau 'ya'yanmu, amana ne ya zamanto muna da kulawa yadda ya kamata. Ina ji malam ya dawo, insha Allah za mu yani bari malam ya ci gaba, insha Allah tabaraka wa ta'ala.
Na'am. Muna neman afuwa, kun san na'urar Bature dole sai an samu mushkila ko? Idan ƴan uwa suna tare da ni, muna magana ne akan abubuwan da za su inganta rayuwarmu ta zamantakewar auratayya da mu da ainihin wato matanmu, don mu ji daɗi, hankalinmu ya kwanta. Daga cikin abubuwa, bayan mun yi magana akan tsafta da kulawa da gida, wato magana ta gaskiya, abin da yake damunmu yanzu, yawanci za ka ga matanmu wato sun fi ƙoƙarin yin tsafta da kulawa da jikinsu ne idan za su fita. Amma a cikin gidansu, idan suna abin nan a cikin gidansu, za ka ga ba su da kula da wato kawukansu ko kuma mazajensu ko wani abu makamancin wannan. So ban sani ba me yasa mata suke da irin wannan ɗabi'a na rashin kulawa da ainihin wato ba na sunan shi iyalinsu, wanda wannan haƙƙi ne wallahi, wanda ya kamata mu gyara. Sannan magana ta ƙauna, dole ne mace ta nuna wa mijinta tana ƙaunarsa, kuma shi ma ɗin ya nuna yana ƙaunarta. At-tawaddud ila zawj bita'amuli, ki masa mu'amala mai kyau da zai ƙaunace ki. Duk lokacin da mace tana muguwar mu'amala ga mai gidanta, ba zai ji yana ƙaunarta ba zai ji yana sonta ba, ko ya yake. Da haka kyakkyawan mu'amala bi ihtiramin wa taqdir, girmamawa da mutuntawa da girmama tunanin miji. In miji ya faɗi magana, a respecting tunaninsa. In ya yi bayani, a girmama ainihin maganar da ya faɗa. A yi aiki da ita in ba ta saba wa Allah ba. A yi ƙoƙari a shigarwa da miji farin ciki lokacin da ya zo cikin damuwa, yana cikin stress na aiki, yana cikin gajiya. To sai a ainihin wato ba na sunan shi a faranta masa, a yi masa magana mai daɗi. In hankalinsa ya tashi, a kwantar masa da hankali. Ba wai kullum ke ta tara bala'i, in mai gidan ke zo ke ta masa bala'i ba, wannan ba daidai ba ne. Akwai yanzu matar da kana da hawan jini, wallahi ƙara maka hawan jinin za ta yi. Maimakon ta lowarin hawan jininka, wallahi sai dai ta ƙara maka. Saboda ba ta da mu'amala mai kyau, ba ta da baki mai kyau, ba ta da magana mai daɗi. Bata iya magana ba, bata iya mu'amala ba, haka take tana mu'amala wahshiyya, mu'amala ta dabbobi, mu'amala ta wadda suke kamar bata san me take yi ba. Don Allah iyaye mata, ku girma mazajenku, ku mutunta mazajenku, ku yi musu abu mai kyau da za su ji daɗi su yaba. Mutum yana sha'awar kullun ya dawo gidansa, saboda ya san zai samu magana mai daɗi a wajen matarsa, zai samu kulawa, ba zai samu negligence akan kulawa da 'ya'ya, ko negligence akan kulawa da gida, ko na makamancin wannan ba. Matar ƙwarai ita ce wanda take da wato tuhsinul mukhataba, ta iya magana. Kun san magana ma koyawa ake yi, shi yasa salaf as-salih magabatanmu na ƙwarai, hatta magana in za su aurar da 'yarsu, sai sun koya mata magana, yaya za ta yi magana da mijinta. Amma yanzu yau matanmu sun san yadda suke magana da mazajensu. Za ta yi magana da mijinta kamar tana magana da ƙawanta, ko tana magana da ƙaninta. Wata ma umarni take ba shi, wata ma tsawa take masa, wata ma zaginsa take yi, wata ma ƙauracewa mai gidan take yi. Shi zai zo yana nemanta, amma wallahi ta ƙaurace masa. Wanda wannan mugun haɗari ne, manzon Allah ya faɗi hadisai masu ban tsoro da firgitarwa, duk matan da ta ƙaurace mai gidanta tana ƙarƙashin la'antar Ubangiji, tana ƙarƙashin tsinuwar Ubangiji. Ga wata ɗabi'a da wasu mata suke da shi, neman saki kawai mace da ka ɓata mata rai sai ta ce ita ka sake ta, ita ka bata takardanta, ita ka sallame ta. Kuma in an sake ki aka sallame ki, ke ne za ki wulakanta, kene zaki tozarta, kene zaki shiga damuwa, ki nemi sulhu da zaman lafiya da mai gidanki. Manzo Allah yake cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq, duk matan da ta tambayi mijinta sai ya sake ta, yace to lam tarah ra'ihatal janna, wallahi ba za ta ji kanshin aljanna ba. Yace tsakaninta da aljanna tafiyar shekara 500 ko kanshin aljanna ba za ta ji ba. Amma yau mata nawa suke fitowa su dauko takarda da biro su bawa mai gidansu su ce rubuta mun saki. Akwai matar da ta gaya mai gidanta tace in kai dan halal ne ka rubuta mun takarda. Akwai matar da ta gaya wa mai gidanta tace in kai dan halal ne ba dan zina ba to ka rubuta mun takarda, in ko baka rubuta mun kai dan zina ne. Ta kira sunan mahaifiyarsa tace zina tai ta haife ka idan baka ba ni takarda ba. Kuma da ya rubuta mun takardan ta fashe da kuka a lokacin kuma shirme kawai. Su wannan ba daidai bane, ku daina zuwa kuna tambayan saki. Bai da kyau mace ta ce a sake ta, in an ciga hakkinki ki bi in a polite manner hanyar da ya dace, ki nemi sulhu da zaman lafiya da mai gidanki ya baki hakkinki. Ba wai ki gaya masa magana, ki zage shi, ki ci mutuncinsa, ki bata shi, ki kaurace masa, ki masa abinda ba daidai ba, wanda wannan ba daidai bane. Da kuma taurin kai da ake samu na mata, miji ya ce kar ayi, wallahi sai ta yi. Wani ya ce kar ta fita sai ta fita. Ka ga mace yawo yawo a kafanta kamar kaza, ki je can ki je can, ki fita nan ki je can, kin yi abokanai, kin yi kawaye, kin tafi nan gurin, baki tsaya kika kula da haƙƙin gidanki ba, bai kula da mai gidanki ba, bai kula da haƙƙin tarbiyya da haƙƙin shari'a kanki ba, ki ta fita, wannan ba daidai bane. Ga yin kwalliya da caba ado idan za a fita. Da yawa daga cikinku akwai masu caba kwalliya, akwai masu caba ado idan za su fita. Wallahi al'azimu, wanda wannan ba daidai bane ƴan uwana, wallahi kuskure ne. Ga fesa turare, mallam ka ji mace musulma ta fita za ta je unguwa ko za ta je kasuwa ko mijinta ya bata dama za ta je ta siyo kaya, ta buga turare mai kanshi kamar ita ce ma mijin. Manzo Allah yana faɗa a cikin hadisin ayyu mamra'atin istatarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya, duk matar da ta fesa turare, istatarat ta fesa turare, ta fita daga gidan mai gidanta don a ji kanshinta, fa hiya zaniya, wannan matar mazinaciya ne. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ashe akwai zinan da ake ta hanyar sa turare? Turare kawai kika fesa turare, wallahi idan kika fesa turare kika fita daga gidanki wani ya ji kanshinki, wallahi a matsayin zina ne, haka manzon Allah ya faɗa. Kuma babu canji akan wannan magana. Amma yanzu mata za ka ga sun shiga taxi suna kanshi, mata sun je shago suna kanshi, mata sun je kaza suna kaza, da bayyana tsaraici. Wasu kuma su zo su fita daga tarbiyyar ta musulunci, kuna da addini, kuna da shari'a, an ce ku saka kaya, ku lullube jikinku, ku lullube fuskanku, ku lullube dukkan abin a jikinku, amma sai ka ga wata mace kullun sha'awarta ta yi tsirara ta fita, wanda wannan ba daidai bane, kuskure ne. So ina fatan mata za su rinka mu'amala mai kyau, idan suna son su samu karkuwa a wajen Allah su yi mu'amala mai kyau a wajen mazajensu, kuma su yi mu'amala mai kyau a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Idan miji matarsa tana burge shi, to soyayyanta yana karuwa ne a cikin zuciyarsa. Matukar kina abun kirki, kina abun kwari, kina abun masha Allah, to zaki samu matsayi a wajen mai gidanki, zaki samu daukaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ina so in bamu wata kissa ta Ummu Hakim. Na fara magana akan ta. Ummu Hakim ita ce Umama bintul Harith. Umama bintul Harith, ina so mata su ji wannan kissa don su yi koyi da ita. Ummu Hakim tana da ƴa budurwa da ta aurar da ita. Da ta zo da ta aurar da ita, sai ta yi mata wasiya a ranar da za a kai ta gidan mijinta. Wanda yau mata kun fi mayar da hankali akan ku saiwa ƴaƴanku gadaje na miliyoyin kuɗi, kujeru na miliyoyin kuɗi, talabishin da kayan wato jin daɗi na morewa a gida na miliyoyin kuɗi, amma ba ku fiye gyara musu ruhinsu ba. Ruhi. Ku kyautata musu rayuwarsu tsakaninsu da Allah, da za su san wannan zaman auren zaman ibada ne. Ba ku yi. Ki ga mace ta ajiye yarinya ta girma a gabanta, amma ba ta mata wasiya, ba ta mata nasiha, ba ta gaya mata ya ya kamata ta yi da mai gidanta idan ta yi aure. Ummu Hakim da ta zo ta yi aure, ita za ta yi auren da ƴarta, kai sai ta ce da ita, innaki faraktil jawwal ladhi minhu kharajtu, yake ƴata ina shaida miki kin bar wato yanayin da kika saba, zaki je ki shiga wani sabon yanayi. wato yanayin da kike ciki a yanzu a gidan ubanki da gidan mamanki ba shine iri ɗaya da yanayin gidan mijinki ba. Ba mamaki kina zaune gidan mijinki a gidan babanki ga yanayin, amma kuma kin je gidan mijinki kuma ba iri ɗaya bane, akwai bambanci. Yace tace wa khalafti al-ush alladhi fihi darashti, khalafti al-ush alladhi fihi darashti, tace kin bar gidan da aka halicci aka haife ki, to kin tafi kin bar shi zaki shiga gidan wani, ila wakarin lam ta'rifihi, zaki je gidan da baki san mai gidan ba, ɗakin da baki san mai shi ba, wa qarinin lam ta'lifihi, da kuma abokin da baki saba da shi ba, da kin saba da babanki, kin saba da mamanki, kin saba da kannanki, kin saba da kaza, amma yanzu zaki je ki haɗu da wani mutumin da baki saba da shi ba. Fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika, ya wayi gari yana mallakan ki, wato mutum ne mai sa ido a kanki, mai kula da ke, watakila sama da yadda babanki yake kula da ke, zai sa ido a kanki, mai gidanki sama da yadda mahaifinki yake sa ido a kanki, watakila ya baki doka sama da yadda mahaifinki yake baki doka, da haka ki sani kin je wani yanayi na daban. Tace da ita fakuni lahu amatan yakun laki abda, to idan kin je gidan mijinki ki zamanto kamar baiwa a gaban mai gidanki, kamar baiwa, shi kuma zai zama kamar bawa a wajenki. Abinda malamai suke cewa anan, duk matar da ta miƙa kanta, ta sallama kanta ga mai gidanta, ta zama mai da'a, ta zama mai ladabi, ta zama mai saurare, ta zama mai mutunta maganganun mijinta, to wallahi za ku ga mijin ko shedan ne shi, wallahi sai ya bi ta. Da yawa fandarar da ake samu, mummunar mu'amala wani lokacin da ake samu, to su ma matan suna da nasu laifin na rashin kulawa da mazajensu, da rashin sauke haƙƙin aure, ko rashin sauke haƙƙin ƴaƴa, ko rashin sauke haƙƙin miji, don haka shi ma sai ya zama mai taurin kai, ya zama mai wahalan sha'ani a gare ta. Sai ta ce da ita, yake yata, ga shawarwari nan zan baki kamar haka, as-suhbatu bil qana'a wal mu'ashara bi husni ta'a, ki zauna da mijinki ki zama mai kana'a. Ina so mata Allah ya sa su ji wannan karatun. Me mai kana'a? Mai wadatar zuci. Duk abinda mai gidanki ya baki, ki yi hakuri da shi. Don haka ina kira ga iyayena mata a duniya gaba daya, idan kuna son zaman lafiya, ku ji dadin aure, to ku hakura da abinda mai gidanku ya baku, ku daina hankoro, ku daina leka gaba, ya miƙa miki kina leka na aljihu, ba daidai bane wannan. Karbi na hannu da aka baki, amma me kake na duba aljihu? Ku daina yin reni, rena ko am kawo ku rena, wannan ba daidai bane. Matan sahabbai ba haka suka rayu ba. Da haka ko me Ubangiji ya hore miki a gidan mai gidanki, ki sa albarka, kuma ku zama masu godiya. Lallai mace ana so ta zama mai godiya, idan miji ya kawo a ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maka albarka, muna jin daɗin wannan abubuwan da kake yi, muna jin daɗin kyautata wannan da kake yi, a sa albarka idan ya kawo. Amma yanzu da yawa namiji zai je sayo abu ya zo ya kawo, yana kiran matarsa, wance? Sai ta ce ajiya nan gun, ko kula ka ba za ta yi ba, wallahi ba ka da mutunci da darajar da za ta zo ta karbi kaya a hannunka. Ta shagaltu tana yin wani abu daban, kai ba ka da darajar da za a saurare ka, har ma a ce Allah ya saka da alkhairi akan abin da ya kawo. Ya za ku ji daɗin zaman aure? Mutum ya kawo abu a gida an rena, watakila last kobo ɗinsa yake da shi ya je siyo ya kawo, amma matarsa ta rena, an kawo ta rena, ba ta karɓa da mutunci da daraja ba, ko ya yi wa ‘ya’yansa hidima, ba ra a appreciating ba, ba a appreciating, ba a nuna godiya. Kuna kuka da mazajenku cewa ba sa godiya, haka su ma mazajenku suna kuka da ku ba kwa godiya idan an yi muku. So wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Ki zamanto mai al-mu'ashara bi husn ta'a. Sannan kuma ta ce wa ta'ahudu bi mawqi ainihi ko ainaihi, ki kula da me mijinki yake son gani. Hakki ne lalle mata ta kula, ki gane me mijinki yake son gani a gida, to ki rinka kawo mai wannan decorations da yake son gani. Abinda mai gida baya so ya gani, kafin ya dawo ai maza-maza a dauke. Mata masu basira, mata masu sani ya kamata, mata masu zurfin tunani, mata masu dogon tunani, suna duba me mijin yake so. sai su aikata me miji baya so sai su maza su dauke shi amma wallahi wata dan tsokala ma za ta bar maka tarkacen da baka so ka zo ku ta bala'i da ita wannan shine shari'a din hatta abinda miji baya so ya gani baya son kazanta to kada ai masa kazanta baya so ya ga kaya azzube kada aje wannan kaya baya so ya ga ana tabzir almubazzaranci da abinci to kada a bari ya gani baya so ya ga datti baya so ya ga datti to kada a bari ya zo ya ga datti a gidan shi shine wattafaqudi limawqi aynihi ki kula da ina mijin ki yake son gani ki nuna masa mai alkhairi ya gani wattafaqudi limawdi ko limawqi anfihi mun wakin ta cewa yarta ki kula meye mijin ki baya so ya ji sansani kuma me yake so ya ji kanshi idan mijin ki yana son turare to ki rinka sa masa turare kafin ya zo ya rinka jin turare ya ji dadi a canja masa yanayi jau din ya ji tayyib an tsaftace masa wuri an gyara masa dakin sa an gyara masa gidansa an kula masa da ƴaƴansa ba su da datti ba su da kazanta sannan kuma lalle ne kada ki bari mai gidanki ya ji wani warin abu a jikinki kar ya ji wari a jikinki wannan shine attamatul kubra munin abu duk macen da ta bari mijinta yana jin wari warin wani abu a jikinta to ta gama zubar da mutuncinta idan mijinta da ya dawo kawai zai rinka tuno wannan warin abu zai ce kazamar mata ne wannan da haka zai think otherwise kawai zai tunanin wani abu ne daban baki ba da haka ku gyara kada ki bari mijinki ya ji wari a toilet dinki kwata kwata kar ki bari miji ya ji wari a kitchen dinki kada miji ya ji wari a shimfidanki kada miji ya ji wari a riganki kada ya ji wari a wani abu naki lalle ki zama mai tsafta kenan haka ummu hakim ta faɗa tace fala taqa aynaihi minki ala qabiha kada idan sa ya gano mummunan abu a tattare da ki yake yana kuma wala shumu minki illa atyab riha kada ki bari mai gidanki ya sansani wani abu sai abu mai kanshi shi yasa aka so mace kullun ta zama mai kanshi a ce mace ta zama mai turare ta zama mai gyara yanayi to anan kuma nake kiran maza ku ji tsoron Allah ku kuma ku rinka sayawa matan ku turare ku rinka sayi mu wa matan ku abinda za su gyara gidansu su rinka saka turare a gida ku ji dadi su saka turare a jikin su ku ji dadi su kasa su saka turare a ƴaƴan ku su ji dadi amma idan miji bai saya ba kuma bare samu ba fa idan fa bai kawo ba kuma bare gani ba fa to wannan matsalar in za mu yi adalci da yawa daga cikin maza suna daga cikin waɗanda suka taimaka wajen cutar da rashin samun kyakkyawan yanayi da zama mai dadi tsakanin su da mazan su saboda ba sa ciyarwa ba sa bayar da abinda mata za su kula wata mata take da jikin su wata mata take ga mutum tace ai malami tunda nake sama da shekara 20 da wani abu mai gida na ya aure ne bai taba bani kuɗi na sai turare ba bai taba bani kuɗi na sai koda ba bai taba bani kuɗi na sai kayan gyaran jiki ba bai taba yi ba nayi magana da wani namiji yace malam daman shi ma wannan dole ne sai an yi bai ya dauka ba dole bane ba ya dauka tattasai da tumatur da cefane da abinci shine kawai ya zama dole to mu ma maza muna da laifi muna da illa na rashin inganta gidajenmu da kayan alatu da mata za su menene za su gyara jikinsu su gyara ƴaƴansu su gyara ainihin wato gidajensu ita wannan mata ummu hakim take cewa yarta wal kuhlu ahsanul husn karki wasa da kwalli duk mace inda take ta rinka saka kwalli yana gyara mace dama ita mace da dige-dige makale rataye a diga wannan agoga nan gurin a makale wannan a diga a nan gurin wannan shine ke kara mata kyau ke sa malamai suka ce wai tsakanin namiji wai da mace wai waya fi kyau sai wasu suka ce ai mace ta fi kyau wasu suka ce a mace ba ta fi kyau ba mace ina mace ai zai yi ba sai ta makala a nan sai ta makala a nan sai ta goge wannan sai ta diga a nan sai ta dole sai ta yi kare-kare da gyare-gyare amma namiji da yayi wanka ya fito lafiya kalau kawai to kenan kaga namiji ya fi mace kyau wannan sabani ne dai da sauransu sannan take ce da ita wal ma'u atyabu tayyib ruwa yake ya ta karki wasa da ruwa a gidan miji ruwa shine yafi darkake komai al mafqud atyabu tayyib al mafqud ruwa shi atyabu tayyib ko atyabu tayyib al mafqud wato ruwa shine yafi komai tsarki da tsarkakarwa sannan lokacin da kika rasa turare a gidanki ai akwai ruwa ai wanka a wanke zanin gado a wanke filin mai gida a wanke kayan mai gida a wanke kayan yara a kula da kaza wannan shine maganin gidan da babu turare sannan kuma wata'ahudu li waqti ta'amihi lalle ke mace ki kula da wayo shi mijinki yake son cin abinci kuskure ne namiji ya zo gidansa yana ina abinci na wallahi wannan ci baya ne duk matar da za ta bari miji sai ya ce ina abincinsa wallahi rauni ne wannan ki maza ki gyara wallahi amma yau zaka zo ka zauna kana ta ihu ina abincina ba ta gama ba ina abincina wani ma har bacci ya dauke shi wani ma ya zuciya ya shiga dakin sa ya kwanta ma saboda ba a kawo mai abinci ba ya bada kudin cefane ya bada kudin kashewa ya bada komai duka responsibilities da ya shafi abincinsa yayi amma ya zo gida bai samu abin da zai ci ba me kike yi kina kallo me kike yi kina chatting me kike yi wayanki a gaban ki me kike kina bacci bacci ka ga mace tana ta bacci 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 mace bacci 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 wallahi wannan kashe zuciya ne duk matar da ta mai da bacci shine sana'arta bacci shine aikin ta to wallahi za ta cutar da aurenta kuma za ta shiga ainihin hakkin mai gidanta so ina shaida muku ya ku iyayena ma da kada ku bari yawan bacci da rashin kula din nan ya kashe muku aurenku a kula da lokacin da mai gida yake son abinci a bashi abinci sannan kuma wattafaqqudu liwaqt wal hudu inda manamihi lokacin da miji ya zo yana bacci ba a san hayaniya duk mace ta kware tana kokari idan mai gidanta yana bacci to ba ta barin yara suna ihu tana hayaniya ko ki zo ki tashe shi haka kawai abinda bai kai ya kawo mai gidanki yana bacci ya je aiki ya dawo stress ya masa yawa ya gaji yana son ya huta kwakwalwarsa ya huta gangan jikinsa ya huta hannunsa ya huta jikinsa ya huta amma kin zo kin hana shi bacci ko kin kunna masa waya kina ta surutu ko kin bari yara suna ta hayaniya ko yaro ya zo ya tashi babansa ko ana yin sallama da shi ya zo an tashe shi ba tare da ana girmama baccin mai gida ba wannan matsala babbar matsala ce da ta kai ga yau mata suna cutar da mazajensu mai gida ya dawo ya gaji ya je aiki ya gaji ya je makaranta ya gaji ya je lectures ya gaji ya je aikin kwana a kamfani ya gaji ya dawo ya kwanta amma kuma ba za a bashi ya bacci ba a gidansa dan Allah ina jin dadin aure ana wannan ba daidai bane kuskure ne we hope insha Allah mata za su ainihin wato gyara wannan sannan ta dada ba ta shawara wa yarta tace ki kula da yunwa kar ki bar mai gidanki da yunwa mai gida ya zo ya ce ina jin yunwa babban kuskure ne wannan tuntunin kin tana da abubuwa kala kala koda baki gama abincinki normal abinci ba to kina da abin da zaki dan dauke masa kewa kina da dan cake dinki da kika yi kina da dan ainihin wato abubuwan soye soye da kike soya wanda zaki ba mai gidanki substitute na ainihin abinci ba wai ya zama kawai iya abincin kade shi kike da shi a gida ba a kina da kayan shayi kin tanadar ki ce mai gida kafin in kawo abinci bari in maka shayi ga wani dan biredi da na ajiye ga wani dan kek da na ajiye ga wani soyayyen nama da na ajiye ga wani dan abun nan ga wani yogurt da na ajiye maka ga wani madara da na gyara maka a bashi a dan dauke masa kifin dinsa busy kafin a kawo masa normal abincinsa to zai ji dadin zama da ke amma idan bakiya wannan to zai shiga damuwa da ke zai ga cewa baki da kula da shi kuma baki kula da ainihin yunwarsa ba da yawa yau daga cikin mata akwai wanda suke barin mazajensu a cikin yunwa ba sa ainihin wato taimaka musu sannan kuma ki zama mai husnul tadbiri mai kyakkyawan kulawa da gida kar ki zama mace mai yin almubazzaranci mai zubar da abinci mai zubar da mai mai wulakanta arziki a gida mallan ka je ka gama wahala ka je ka nemo arziki ka kawo gidanka amma matanka ba ta respecting abin da ka kawo kaga ana zubar da abinci ga ainihin wato renako da rashin kulawa babu dadi mai gida yazo ya ga ana wulakanta masa abincinsa tace karki yadda ke rinka almubazzaranci bai da kyau sannan kuma wala tufashi lahu sirran kada ki yada masa sirrinsa wanda nayi bayani akan kulawa da sirri mace ta zama mai kulawa da sirri wala ta'silahu amra kada ki rinka saba umarnin mai gidanki kuma shi ma daman na riga nayi muku bayani yace da ita take gaya wa yatta fa innaki in afshayti sirrahu lam ta'mani ghadrahu duk matar da ta yada sirrin mai gidanta to kada kuma ta aminta da yaudararta dan tabba zai iya yaudararki tunda ke baki kiyaye mai sirrinsa ba to ko zai iya yaudaranki dan haka ku kiyaye sirrin mazajenku kada ku fada cikin yaudara idan kuma kika saba umarninsa to ki sani cewa shi ma fa zai fada a cikin yanayi na sabawa naki umarnin kuma ba zai taimaka miki ya faranta miki ba mata iyayena mata ku ne gida idan babu ku babu gida idan an same ku gida yayi dadi amma fa in zama bai yi dadi ba to wallahi mutum zai ji gwanda ya kwana a tasha akan ya je ya kwana a cikin wato gidansa ku rinka zama masu yarda da abin da Allah ya ba ku a gidajenku irdi bima ko irda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas ko as'ada an-nas ka yarda hadisi Imam Tirmizi ko ki yarda da abinda Allah ya raba miki ya baki to zaki zamanto ke kika fi kowa wato sa'ada da rabauta mace ta kwarai ita ce mai godewa Allah kuma ta gode wa mijinta mace ta kwarai ita ce ta san lalle Allah ya rufa mata asiri kuma tana respecting wannan rufin asiri da ubangiji ya mata sannan kuma tana nuna wa mai gidanta cewa lalle ya taimake ta yanzu da yawa daga cikin wasu matan zaka ga an dauko su daga cikin kasashen su suna cikin talauci suna cikin wahala suna cikin rashi suna cikin bukata amma yanzu tunda sun zo kasar Turai to bari su miƙe kafa su kama rashin kirki su kama rashin kyautawa ta je ta yi alaka da kawayen da ba a ce ta yi da su ba ta rinka yi wa mijinta tsawa tana zagin mijinta tana gaya masa bakar magana tana yada sirrinsa ba ta bin umarninsa bai isa ya ce ta yi ta yi ba bai isa ya ce kar ta yi ba ta ki ta yi sannan kuma ta nuna masa shi ba kowa bane alhali kuma shi ne kowanta inda shi yake biya mata kudin haya yake daukar nauyin rayuwarta responsibility sun san shi lafiya da asibiti amma kuma ya rasa samun dadi da haka wannan al'amari abu ne wanda yake ba shi da dadi kullun ki zama kin godewa Allah akan abin da ubangiji ya hore miki yanzu wata yar uwarki tana nan kawarki tana cikin kauye a gidan kara tana rayuwa wata yanzu yar uwarki tana nan wata kila tana cikin kunci ga mijin amma wallahi tana cikin bala'i da matsi na rayuwa so ya kamata mata ku zamanto masu yin godiya in an yi muku man la yashkurin nasa la yashkurillah wanda baya godewa mutane to bai zai godewa Allah ba kenan alamar mai yi wa Allah godiya shine wanda yake appreciating mutane in san masa yayi musu godiya sannan kuma ku zama masu tawakkali dole ne mace in tana so ta jin dadin aurenta to ta zama mai tawakkali sannan ta zama mai hakuri as-sabru wat tawakkul hakuri da kuma tawakkali alallahi tabaaraka wa ta'ala idan Allah ya jarabe ki da mijinki yana aiki a wurin aikin da babu albashi mai yawa to ki hakuri da Allah da yawa daga cikin ku akwai waɗanda mazajen su ba samu babban aiki ba suna aiki ne watakila su yaran wani kamfani ne ko shara suke yi ko masinja suke yi ko kuma tukin mota suke yi ba dai wani aiki suke yi mai can mai samun kuɗi ba da sauransu amma suna struggling ya za su kare mutunci to ya kamata mace ta respecting ta appreciating abinda mai gidanta ya mata kuma ta rinka lura da albashinsa kada ki ce sai kin saka atamfar ko kin saka kaya mai tsada ko sai kin je babban mall kin yi shopping na daloli 100 kaza dubu kaza to amma ya kamata ki duba menene income din mai gidanki a wata me mai gidanki yake samu yaya zaki hada kanki da ainihin wato kawarki wanda mijinta yana daukan dala dubu kaza a wata ke ko naki bai fiye samu dala 100 kaza ba ai bai kamata ki kwatanta jin dadinta da jin dadinki ba da wurin zamanta da wurin zamanki ba da walwalarta na rayuwa da irin naki ba saboda mijinta da naki ba iri daya bane tunda ku san sha bamban to ke ma dole rayuwarki ta sha bamban da ainihin wato abokiyar zamanki idan miji ya zamanto talaka ne ba shi da abin da yake da shi to ya kamata mace ta zama mai hakuri mai kauda kai mai tawakkali ga Allah da daukan wannan ibtila'i da ubangiji tabaaraka ta'ala ya jarrabe ta manzo Allah ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da kuna dogaro izuwa ga Allah hakikanin dogaro gare shi la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayra wallahi da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta duntsu da kuna tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta duntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana duntsu kullun yana fita ba komai a cikin cikin sa amma wallahi zai dawo cikin sa a cike shine wa taruhu bitana sannan ina bada mata shawara duk abin da zai kyautata zamantakewa na rayuwa ki zaman kina shawara da mijinki wajen ainihin wato abu mai dadi ko abin da yake mara dadi idan ba ki shawara da mai gidanki to zaki samu daman wato kin jefa kanki cikin matsala kin jefa kanki cikin musiba yanzu da yawa daga cikin mata sun fi yin shawara da ainihin wato kawayensu sama da yin shawara da ainihin wato mazajensu miji baya samun fuskan matarsa wajen ta shawara da shi ta yi fi yin shawara da wasu wata sai dai ta buga waya fa ko kuma ta bude WhatsApp ta karbi shawara a wajen kawaye a group na WhatsApp ko a group na Telegram fa amma mijinta fa ba ta sauraron sa fa mai gidanki fa shugabanki ne, mai gidanki jagoranki ne, mai gidanki shine zai taimaka miki, shine zai agaza miki. To amma ya late mata ba su da wannan, wasu da yawa daga cikin su kuma ana so mace ta zamanto mai wafa, alwafa'u lizawj, azawja alwafiya, mace wanda take mai ainihin wato kulawa, mai cika alƙawari, mai taimakawa, mai agazawa, sannan kuma ki nisanci shedan da kuma ainihin wato rudin shedan. Sannan kada mace ta zamanto mai neman laifin mijinta, kullun ke laifin mijin kike nema, kice yayi laifi, kije ki fada, kice ya miki kaza ya miki kaza, kina complain, kina yin abin da yake ba shi bane, abin da yake ba daidai bane. Sannan kuma ki zamanto khairun nisa'il wadudul walud, wadda take nuna kauna wa mai gidanta alwadud, ki zamanto matar da kike idkhalus sururi ala zawjiki, kina shigar da farin ciki wa mai gidanki. Sannan kuma kar ki zama mai taksir fi khidmati zawj, mai tauyewa wajen hidimar miji, kin je kin yi ne a wajen aiki, kin ta aiki a wajen aiki, kin ta aiki a wajen sana'arki, amma mijinki kuma bai samu wato wani kulawa ba, bai samu ainihin wato taimakawa ba. Sannan kuma ku daina dora wa mazajenku nauyi na kudade, a baku kaza, a baku kaza, al-irhaq, irhaqu zawj bin nafaqati kenan, a dora wa miji nauyi, abinda ba zai iya ba, abinda yafi karfinsa, abinda yafi karfin samunsa, amma a ce sai yayi, kuma idan bai yi ba ai fada da shi, a yake shi, ai zage-zage, a fadi maganganu marasa dadi saboda bai yi ba. Sannan uwa uba abinda ke muhimmanci, yana da kyau ku kula da shi, shine ku zauna a gida. Lallai mata ku rinka zama a gidajenku. Qur'ani yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimnas salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. رشن زمن جدا يوان ياو يوان علاقه da kawaye da abokanai, yau ke ce a can, yau kin tafi nan gurin, yau ke ni a can, wallahi wannan ba zai haifar muku da komai ba, ya koma ta. Dan Qur'ani ya ce ku zauna a gidanku, ba a san mace ta fita in ba larura ba, in ba bukata ba. Amma ku yanzu matan zamani, Allah ya ba ku dama, mazajenku sun ba ku dama, da yawa ɗan daga cikin ku su suke zuwa shop, suke shopping, suke ɗauko kaya, suke saro kaya, da yawa daga cikin ku kuke zuwa kuke yin kaza, kuke yin kaza, kuke yin kaza. Amma duk da haka ba ku daina zuwa gidajen mata na banza ba, ko kawaye na banza ba, kuna yaudaran mazajenku. Wannan ba daidai bane, wallahi kuskure ne, kuma saba Al-Qur'ani ne. Waɗannan su ne a takaice in shawarwari da nake so na bawa maza da kuma mata, don a samu kyakkyawan zamantakewa. Sannan uwa uba, wannan harkar waya na yi muku bayani a kanta. Mata ku ji tsoron Allah dangane da mu'amaloli da kuke da ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin mata da suke koya muku taurin kai, ƙungiyoyin mata da suke koya muku fandarewa maza, ƙungiyoyin mata da suke nuna muku namiji ba kowa ba ne, ƙungiyoyin mata da suke nuna muku ki in namiji ya miki ki masa, wallahi wannan ba daidai bane, kuskure ne. Ki zama mai husnul ta'a, mai cikakken biyayya ga Allah, mai cikakken biyayya ga ainihin wato mai gidanki. Wannan shine dan abin da zan iya faɗa a takaicen takaicewa. Abin da na faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, ina neman Allah ya fi mana. An sani ba ko akwai wasu tambayoyi ko ƙarin bayani za a insha Allah ta'ala. Wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na'am, malam muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya sa cikin mizani abinda muka ji, Allah ya sa mu yi aiki da shi. Akwai wasu 'yan tambayoyi waɗanda ba su da yawa kuma suna da mahimmanci, da za mu so idan da sarari malam ya ɗan mana bayani a kan su, yani kan waɗannan tambayoyin. Hal yumkin ya fadilata doktor?
Faddal, ma fi mushkila, insha Allah, abshir.
Tamam, tambaya ta farko, shin zai yi musulmi ya nuna koko ya taya wanda ba musulmi ba, koko wanda ke musulmi, murnar sabon shekara na miladiya?
abinda muka sani hatta shekara ita kanta ta musulunci wanda malamai suke bayani shekarar musulunci kaza ne shekarar musulunci lokaci kaza ne murnar da ake zo ake yi ana cewa muna murna da kaza malamai suna faɗa kamar irin murna ne akan irin birthday ai kai da kwananka yake karewa shekarunka suke tafiya to me na zuwa kai murna akan tafiyan shekarunka me na murna akai to amma a al'adance a zamanance ba da sunan addini ba a zamantakewa na yau da gobe mutane suna yi kuma ba za ka ce kada su yi ba amma da sunan addini wannan mutum bai zo ya kawo shi kuma ya ce wannan abun addini ba kamar yadda malamai da yawa suka yi bayani ya kamata kuma mu kokari mu ainihin wato kiyaye yawa wannan shine abin da muka sani da yawa kamar yanzu misalin kamar irin message ma na Juma'a da ake turawa happy friday happy juma'a happy new year happy kaza da wani sauransu malamai sun yi ta bayani Allah musu rahama akan cewar wannan baya cikin abin da aka karantar da mu muyi kuma baya cikin abin da ainihin wato shari'a ta zo mana da shi in dai da sunan addini ne wannan ba zai zama addini ba sai dai kuma wani abu ne daban na zamani na yau da gobe na zamantakewa wannan kuma wani abu ne daban wallahi ta'ala alam
masha Allah tambaya ta gaba zai yi mace ta saki kanta
ban gane ba
mace ce mata ce ta aure yadda miji ke sakin matarsa ita ma za ta iya kawai ta bushi iska ta ce ta saki kanta ta yi gaba
asali igiyar aure a hannun miji yake ita shi aure yana da igiya to igiyan a hannun miji yake shi yake iya kulla shi yake iya tsinkewa a duniya ba a taba cewa a shari'ar musulunci wai mace ta sake kanta ba ba zai taba yiwa ba dole namiji shi zai sake ta haka annabi ya faɗa a cikin hadisi mace ba ta iya sake kanta kamar yadda ba za ta iya daurawa kanta da kanta aure ba dole sai ta samu waliyi da zai tsaya mata so ba a sakin kai da kai duk inda mace ta kai da fushi da bacin rai da damuwa kada ta kuskura ta ce ta saki kanta in ta faɗa ma a banza ta faɗa ba zai yi aiki ba don kuma mace ba ta iya saki kanta yawa almar'a la tutalliq nafsaha mace ba ta iya sakin kanta yawa wannan shine amma namiji shine yake ya sakin mace idan har miji ya shiga haƙƙin mace ta ga ba za ta iya ba auren nan ba dole bane to sai ta bi shari'a ta nemi waliyanta ta nemi ƴan uwanta ta nemi danginta sai ta gaya musu ce a neman mata haƙƙinta a wajen mai gidanta ko kuma ta je wajen alƙali ta je kotu alƙali yana iya kiran miji in ya ga akwai cutarwa ya ce ya sake ta idan ya iya sake ta alƙali yana da ƴancin in ya ga akwai zalunci ya sake mata ko da mijin bai sake ta ba amma bayan da za a yi mace ta sake kanta da kanta ba zai taɓa yiwa ba wallahu a'lam
akramakallahu ta'aliqan game da abin da kai bayani to akwai matan da suke sakin koko suke barin gidajen auren su ba tare da saki ba kawai su sun yi gaba sun daina
wannan
ya hukuncin su
to ni dai yanzu dai na fara jin wannan magana daga bakinka illa iyaka dai na taba jin wasu maganganu makamantan wannan kamar irin matan mu a Afirka da suke barin auren su tafi kasar Saudiya ko su tafi wasu kasashe na Turai don neman kuɗi mace tana da mijinta bai sake ta ba bai sallame ta ba da aurenta sai ta tafi wata kasa saboda neman kuɗi na san ana wannan to shi ma wannan inda za ta shekara 1000 wallahi akwai auren mijinta a kanta kuma bai halatta ta je ta sake sabon aure ba to haka kuma mace tana zaune da mijinta a kowace kasa ne a kowane wuri ne kawai ta tashi ta tafi da auren mijinta a kanta ta tafi wani guri ta je ta kara wani aure to ta yi aure ne kan aure ta aikata haramun idan har mace tana so ta rabu da mijinta to sai dai ta bi shari'a ko ta je kotu ko ta neme shi shi ya bata takarda isallame ta sannan ta tafi amma in za ta tafi bangon duniya ne karewar tafiya, to wallahi akwai auren mijinta akan ta, kuma bai halatta je ta ƙara aure ba. Kuma shi wanda ya je aure ta ya san ya auri banza, kuma ya yi auren banza mara amfani, zaman zina ne suke yi. Don haka kada mace ta kuskura da zaman aurenta, kurin ta buga ta tafi ta bar mijinta ba tare da ya ba ta takarda ba. In ku ta tafi, to ta kira shi ta nemi lallai sai ya ba ta shaidar cewa yanzu aurensa baya kanta. Kuma duk wanda matarsa ta tafi ta je ta yi aure a wani wuri ba tare da izininsa ba, yana da dama ya kai kotu ya nemi haƙƙinsa. Don kuwa matarsa ta je ta yi aure akan aure, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Wallahu alam.
Allah saka da alkhairi malam.
Ya rab, amin.
Abu na gaba shine ana son malam ya ja hankalin iyaye musamman mata wajen kula da tsaftan ƴaƴansu, saboda nan Turai akwai waɗanda gwamnati ta kwace ƴaƴansu saboda rashin tsafta na ƴaƴan nan.
Subhanallah.
Saboda haka a ja hankalin iyaye musulmai, ma'ana suna da sakaci da rashin kulawa da rashin tsafta wajen ƴaƴansu. Kaga yaro ya je makaranta da majina ƙazami,
subhanallah,
cikin Turawa,
subhanallah. Yanzu yanzu wannan matan musulmi
ne yace mu dinga da ti ba a san, ba mu sani ba.
Subhanallah. To wannan abu ya munana, Allah ya sauke wannan labari, shi ma ban ji dadin sa ba. Yanzu malam sakacin har ya kai ga mutum musulmi ya bar ɗansa ya lalace da ƙazanta, har gwamnati ta kwace ɗansa saboda ƙazanta.
Ƙwarai da gaske.
Subhanallahi alazim. Kuma ya haƙura ya bar ɗan.
An fi karfin sa tunda ba
zai kula ba. Lillahi wa inna ilaihi. Allah sauke. So gaskiya dole in an bar shari'a za a ga ɓacin rai, za a ga wulaƙanci. Ƙazanta ba musulunci ba ne, ƙazanta ba addini ba ne. Kuma mata ya kamata su sani cewa ita tsafta fa yana daga cikin haƙƙi na zaman aure, haƙƙin mazajensu da ƴaƴansu a kansu shine su kula da tsaftarsu. Wajibi ne wannan. Inna Allah ta'ala tayyibun, Allah mai tsafta ne, mai tsarki ne, la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah jamilun yuhibbul jamala, Allah mai kyau ne, Allah mai kulawa ne, mai tsafta ne, kuma yana son abu mai kyau. Yaya mace musulmi za ta zo ta yi sakaci, ta zo ta bar ƴaƴanta ba ta kulawa da su, har bature ya zo ya kwace dan musulmi ya kai shi wajensa saboda bala'in ƙazanta, bala'in ƙazanta na matar? Wannan it is very very unfortunate, wallahi abun bai yi kyau ba. So an saba wa Allah ne, kuma aka zo aka gamu da uquba ta duniya. Kuma ni ina ba da shawara malam, ko da yake ban sani ba, ku ba ku ƙara aure ko an ce ba ku ƙara aure? Ya kuna ƙara aure a kai tsaye da sai in ce wallahi duk wanda Allah ya jarabe shi da mace kaza ma ya ƙaro mata kishiya. Idan ku ba haka ba, ya ɗauke ta daga ƙasar da take nan, ya ɗauke ta ya dawo da ita ƙasarsu, ya auro wata amarya sabuwa mai tsafta ya kawo ta. Haka za ku rinƙa musu, tun da dai ba su ba aya da hadisi ba, in sun ga za ku canja musu yanayin rayuwa, ai za su canja. Amma wallahi ba daidai ba ne mace ta zamanto ƙaza ma. Ai na faɗa a cikin bayanina, akwai mai gidan da ya ce wallahi zai sake matarsa ya sallame ta saboda bala'in ƙazantarta. Amma yau a ce subhanallah, wannan abun kunya a ce wai Bature ya fi mu sanin abinda addininmu ya ce mu yi? Mace ta bar matarsa cikin ƙazanta, har Bature ya zo ya kwace gwamnati ta zo ta kwace ƴaƴanka saboda bala'in ƙazanta? Kuma wannan yake nuna ku kanku mazajen kuna da rauni, ba ku iya controlling matan, ba ku gaya musu magana su ji. Da kuna gaya musu, ku musu faɗa su ji, su bi dokanku, da ba za su bar ƴaƴansu da ƙazanta ba. To ina ba da shawara shi kuma mijin, idan har matarka ta zama ƙazama ba ta kula da ƴaƴanta, to kai kuma sai ka rinka kulawa da su. Ko da yake akwai uzurin an tafi aiki, wani ya je ya kwana a wajen aiki, wani lokacin da ma yaran za su tafi makaranta ma yana wajen aiki. Gaskiya dai wannan bai yi ba. Ya kamata a yi musu lecture mai zaman kanta akan abin da ya shafi tsafta da kulawa da jiki. Allah ya ganar da mu.
Amin. Allah saka da alkhairi. Malam, abu na gaba shine tambaya ta gaba.
Na'am.
Game da zancen murnan ra'sus sana al-miladiyya.
Na'am.
Wai ya halatta musulmi ya participate ya nuna murnarsa da farin cikinsa kamar yadda ake yi a nan Turai kaga an taru waje guda daya to ana kirga ainihin seconds kaga ana murna ana nashadi ana ciye-ciye da shaye-shaye an cudanya an gaurayi musulmi da wanda ba musulmi menene hukuncin wannan
wannan ba daidai bane ba ai duk wani biki da mutum zai zo ya yi shi wanda Allah bai yarda da shi ba haramun ne ballantana a zo haɗu da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ana bayyana tsaraici ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye don nuna murnar sabon shekara na wannan ya saba shari'a ba daidai bane ba gaskiya kuskure ne wannan ya kamata idan mutum zai yi abu ya yi shi a bisa shari'a ina ba da shawara akwai fatawa da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ya bayar malaminmu akan abin da ya shafi matsalolin yin murna a yi murna ko kar a yi murna ina ba da shawara ƴan uwa su neme ta akwai bayanai masu gamsarwa masu kyau kwarai da gaske a cikin maganganun da malam ya bayar ya yi bayani masu kyau da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba to ya kamata musulmi duk abin da za mu yi a ko'ina muke mu rinka yin abin da shari'a ta yadda mana kada mu rinka kwaikwayon wata ɗabi'ar da ba tamu ba wataƙila saboda yanayin wurin zama ko yanayin al'ummar da ake tare da su mutum ya sauka da kan tarbiyyarsa ka je a yi kiɗa da kai a yi rawa da kai a bayyana tsiraici a shiga cikin mata wani ma a sha giya a rungume mata a yi waye wannan ba daidai ba ne ba ka da uzuri wai don kana rayuwa a ƙasar Turai kar ka ɗauka cewa aljanna ka ko wutar ka daban ne a'a da aljanna da wuta da Allah ta nuna duk ɗaya ne fa babu ruwan Allah da duk inda kake rayuwa kawai ka kula da dokar Allah kuma ku rinka tambayan malamai su ba ku fatawa akan duk abin da za ku yi ku nemi izini a wurin malamai su sanar da ku yanzu duniya ta zama ɗaya ana bayar da fatawa ana yin tambayoyi a nemi mai malamai suka ce sai mutum ya aikata ala ilmin wa basira amma wasu ɗabi'u da muke ganin musulmi suna aikatawa sun canja daga addininsu suna sanya sutura wanda suke ta daban aski daban mu'amala ta daban wani ma yana gaya mun ma wani ma baya sallah sai juma'a kaɗai yake yi saboda kawai ya baro ƙasar su ya zo Turai juma'a kawai a juma'a ne za ka ga yana sallah in an yi magana sai ce wallahi aiki ya masa yawa shi bai da lokacin yin sallah kaga wani ai rauni ne wallahi ba daidai bane kuskure ne wannan so we hope muna tsammani ko muna fata musulmi duk inda za ku je ku dawo to ba za ku manta da addinin ku ba ba za ku manta da tarbiyyar ku ba ba za ku manta da karantarwar da wato musulunci ya muku ba a ko ina kuma kuke kuma ya kamata ku sani yanzu an samu wayewa a ko ina ana yin musulunci a ko ina ne mutum yana yi iya daidai gwargwado yana yin addininsa yana yi daidai yadda shari'a ta ce yayi wallahu ta'ala a'lam
Allah saka da alkhairi malam
amin ya rab
wata tambaya ce ta zo akan amsar da ka bada dazu
na'am
wani ne matarsa take soyayya da wani saurayi daban
Allah
sai suka hada baki kan cewa lalle Laila ya sake ta shi ango shi mijin ya saki matarsa
Allah
da ya ce bai amince ba to sai suka masa tahdid kan cewa idan bai sake ta ba za su dau mataki a kansa kuma har aka kai shi wani mataki inda yake ganin an fi karfinsa sai ya saki matarsa ala dole kuma kan yana son ta kuma ita ce ta kulla wannan abin ta da wani saurayi daban saboda ya sake ta kawai ta je ta auri wannan saurayin kuma tambayar menene hukuncin wannan matar da shi kuma mijin
to Allah sauki lallai abubuwa sun lalace malam wannan shine bayanin da nayi muku cewa al'amura sun lalace a zamani yanzu barin ce maza sun yi sakaci ba amma sai in ce iyaye sun yi sakaci wajen tarbiya ka ga mace matar aure ne amma tana da wasu maza da take alaka da su duk lokacin da mutum ya sakaci ya ba wa matar matarsa ƴancin da bata mallake shi ba a shari'a ta kama alaka da wasu mazaje a waje to dole zai ga bakin ciki zai ga bacin rai ni anan a fatawata da farko zan fara blaming shi kansa mijin yaya aka yi ma ya bari yana auren mace har ya bari tana da alaka da wasu ta yaya haka akwai rauni a cikin wannan al'amarin mun gaya muku ya kamata ku sa ido akan matanku ku kula da su ku taimake su kuma ku gyara musu addininsu kenan kaga wannan ya nuna yana da sakaci har ya bari matan har tana da wani friendship wani alaka da wani da ba mijinta ba akwai kasancin da ya wuce wannan har ka wayi gari wani zai iya zuga matarka ta zo ta treatment ɗinka ta ce dole sai ka sake ta in baka sake ta ba za su iya daukan mataki da kanka da ita da wannan boyfriend din kaga illar boyfriend din da nake faɗa ko to kuma yanzu gashi sun zo sun mai tahdidi sun tsora tashi sun firgita shi sun masa wani abu sun hada kai da matarsa ka wannan mata ba matar Allah bace gaskiya wato ba mata ce wacce aka yi ta ya mai zaman aure saboda Allah ba so na farko dai wannan auren bai mutu ba tunda dole aka yi masa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba malamai sun faɗa cewa duk sakin da aka yi shi a matsayin tilas dole to bai saku ba daka wannan matan sako ya ishe mata da auren mijinta a kanta da ta je ta auri wancan mutum shi miji hukuncin sa an zalunce shi an kwace masa mata a dole shi ku wancan to ya je ya auri mata akan auren da bai yi ba a shari'a dan shari'a bata yadda ka tilasta wa wani ya sake matarsa ka aure ta ba ba inda aka taba faɗan wannan abu dan haka idan kun san su a dawo da auren a je a gaya mata tana karkashin auren wani ne ta je ta yi kuma Allah ya sa sauran mutane su kuma su dau izina waɗanda suke sakaci suke kyale matansu suke alakoki da mutane kaji har renin abin ya kai a zo a ce da wai wani ya zo wai ya buga ma waya wai yana threatening ɗinka yana tsoratar da kai wai ka take matarka ya aura inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to babu hukuma ne a kasar ba hukuma ne
ai ta hanyar gwamnati suke bi
to Allah sauki to wannan dai wani tsari ne naku amma dai indai a shari'a ne bai yi ba
na'am jazakumullahu khairan ku
ai ana ba da yancin ma wata kila gashi nan dai Allah sauki
na'am Allah saka da alheri malam a ƙarshe saboda har yanzu dai babu wasu okay ga wata tambaya kuma ta shigo yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu thank you a lot for your okay abinnan abinda aka bukata cikin abubuwan da na rubuta shine malam ya shajja ashabab matasa ya kwadaitar da su akan riko da addini da sanin muhimmancin addini koda wasu jumal ne kalimat ghaliya insha Allah
Masha Allah. To alhamdulillah gaskiya dai a cikin lecture din namu mun mai da hankali akan ma'aurata kamar mun manta da shabab ina jin wata allura ce ake mun kenan kamar akwai taron matasa da ba mu duba sha'anin su ba to program din ne maudu'in ne yazo da haka amma magana ta gaskiya su matasa su ne ruhin tafiya duk inda matasa suke su ne zuciyar musulunci su ne zuciyar addini su ne aba'ul ghadi wato iyayen gobe a duk inda matashi yake a duniya ya kamata ya sifantu da matasan nan da Qur'ani ya bayani na wato mutanen Al-Kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ya ce samari ne matasa sun yi imani da ubangijin su mu kuma kuka kara musu shiriya akan shiriya rayuwar samartaka ita ce rayuwar ta take mafi hadari kuma take mafi dadi idan mutum yayi amfani da ita ta hanyar da bai dace ba to ita ce mafi hadari shekarun samartaka idan kuma mutum yayi amfani da lokacin samartakansa to shine zai samu rayuwa mai inganci mai dadi yanzu in zikun samari matasa za ku lura su Ali bin Abi Talib da su Abdullahi dan Umar su Abdullahi ibn Mas'ud da sauran shabab cikin sahabban annabi wallahi idan ana gaya muku kokarin da suka yi hidimar da suka yi wa addini a lokacin suke cikin samartakansu wallahi za ku dauka mu yanzu wasa muke yi don haka duk inda saurayi yake ina ba shi shawara ya kula da abubuwa guda kamar haka na farko ku kula da ilimi lalle ne saurayi matashi ya tahassan yayi kokari ya samar wa kansa wata kariya ta musamman da ilimi na addini da ilimin zamani lalle ne ku ilimi dan ku ne iyayen gobe duk saurayin da ya kuskure ya kashe rayuwarsa baya ilimi, bai nemi ilimin addini ba, billantana ya nemi ilimin zamani, to wannan ya rayu akan kuskure. Ko kuma mutum ya zo ya rayu akan ilimin zamani kadai ya watsar da na addini, wannan ba daidai ba ne. Idan mutum ya yi na addini ana so, an so ya yi kokari ya kara da na zamani don ya san zamaninsa, kuma kada a yi amfani da jahilcin zamaninsa a cutar da addininsa. Sannan ina ba da shawara, samari a koyi sana'a. Lalle kada saurayi ya zauna bai yi aiki ba, ko baya aiki ko baya sana'a. Kaskanci ne, wulakanta kai ne, tozarta kai ne, ci baya ne, yayin da saurayi ya wayi gari ba shi da aikin yi. Ba ka da sai kenan a gidanka, ba za ka taimaki iyayenka ba, ba za ka taimaki iyalinka ba, ba za ka taimaki al'ummarka ba, ballantana ka taimaki addininka. Da haka dole ne dan adam sai ya rayu yana yin wani abu, yana motsi, yana ainihin wato ba ni sunan shi juya kuɗi, ko ya san yanda zai juya kuɗi don ya kare mutuncinsa da darajarsa. Sannan irin badala da lalacewa da matasa suke yi, neman mata, neman maza, shiga ƙungiyoyi na neman mata da ƙungiyoyi na neman maza, da abin da ya shafi sace-sace da ɗauke-ɗauke da abin da ya shafi shaye-shaye, wallahi wannan duka ba ɗabi'u ne na musulmi, sha muslim ba. Ba daidai ba ne, musamman harkar shaye-shaye da take bugar da tunanin yara. Duk yaron da ya lalace akan shaye-shaye, future ɗinsa is bad, ba za ta taɓa yin kyau ba, future ɗinsa ba zai yi kyau ba. Saboda me? An lalata tunaninsa, an lalata kwakwalwarsa, an lalata tarkiz ɗinsa. Ba zai iya zuwa ya yi iyali, ya iya kula da iyalinsa, ya kula da ‘ya’yansa ba. Ba zai yaro mashayi, ba zai iya zamantowa shugaba a cikin al’ummansa ba. Mashayi ba zai iya yin wani abu na kirki da zai taimaki mutanensa ba, ba zai taɓa yin wannan ba. Haka masu neman mata, mutum ya zo saurayi ya lalata rayuwarsa da zinace-zinace, ko neman maza, namiji ya nemi namiji. Wannan tozarta kai ne da wulakanta kai ne, kuma ɗabi'a ce wacce take ba ɗabi'a ta ƙwarai ba, wanda bai kamata mu samari matasan musulmi mu zama muna da sifantuwa da irin wannan sifa ɗin ba. Kuma lallai ne a rinka ganin samari matasa a cikin masallatai, a programs na addini. Ku yi amfani da yarantarku, ku yi amfani da samartakanku, a rinka ganin ku wajen ibada, wajen bautawa Allah, wajen kamewa, wajen kiyayewa da cin halal da gudun haram, da kula da programs na addini da za ku taimaki al'ummarku da jama'arku. Wannan shi ne abin da samari ya kamata su sifantu da shi. Tahassanu bil ilmi wa tahassanu bis sana'a, sun samu ilimi, suna da sana'a, ga tarbiyya islamiyya rashida, to shi ne za ka ga saurayi kana sha'awarsa ya zama mutumin kirki. Kuma wannan magana tawa ya shafi samarin nan da mazan da matan gabaki ɗaya. Dole ne mu riko da addininmu, mu riko da mutuncinmu, mu riko da kimarmu. Kada mu yi abin da zai zo ya zubar mana da mutuncinmu ko ya zubar mana da kimar addininmu. Wallahu ta'ala a'lam.
Masha Allah. Mala Allah saka da alkhairi.
Ya Rabbi, amin. Allah ya
saka mizani.
Amin.
Mun gode kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Ina ga mun ɗauki lokacin malam sama da
komai alheri.
Ya masa.
Komai alheri.
Sai a yi haƙuri. Kuma
Insha Allah.
Yani a madadin Amir na Sautin Sunna Europe, wanda ya kamata ya ce wani abu, amma to ina ga yana cikin wani hali shi yasa bai samu dama ba, amma ya ce a gaida malam ƙwarai da gaske. Kuma akwai jagororinmu tun daga kan Haji Adam yana tare da mu da sauran ‘yan uwa duka manya-manya ‘yan Sautin Sunna Europe. Duk suna saurarar ka kuma suna bibiyar ka, suna nan a kan dandali, sun ce a maka godiya na musamman. Allah saka da alkhairi, wanda idan da sarari, idan malam zai ba mu dama time to time, ba lallai sai akwai symposium ko wani abu irin munasaba haka ba, idan da hali za mu iya gayyatar malam saboda al'umma su karu da ilimin da Allah ba malam. Insha
Allah. Allah ya taimake mu.
A madadina na yani dan uwa a cikin Sautin Sunna Europe, ina ma ‘yan uwa da suka saurari wannan muhadara, ina musu addu’a da kuma ina musu fata alkhairi, ina musu kuma godiya. kuma a ci gaba da bibiyan mu insha Allah malam ba wai daga wannan shikenan ba wata ran insha Allah zai sake dawowa kuma za mu karu da ilimin da Allah bashi anan zan roki malam ya rufe mana taro da addu'a mu hutar da malam kuma kowa ya koma gida lami lafiya barakallahu
to ni ma ina amfani da wannan dama ina shaida wa ƴan uwa da suke bibiye ce da mu a wannan studio na Sautu Sunna Europe wallahi muna jin kokarin da kuke yi wani lokacin ma an muka ji himma da kokarin da kuke akan addini sai muga kamar mun yi dan rauni wallahi wallahi kun yi kokari da ku hada wannan alkhairi za ku hada mutane ana fadakar da su Allah wannan ya nuna cewa duk inda Allah ya kai mutum dan adam ko ina yake zai iya ba zai manta da addininsa ba in ya ga dama dukkan mu ina magana daga nan Najeriya a nan jihar Kano ina muku fatan alkhairi kuma muna ta jin texts da ake turowa na kauna da pejikan mu da ake bi na karatutukan mu da ciki da waje da YouTube da sauransu mutane muna ta jin wallahi sakukuka da yawa daga ƴan uwa so muna muku kokari kware muna muku murna akan wannan kokari naku muna kuma muku godiya kuma wannan kauna da aka nuna mana da kyautata mana zato da aka yi da girmama mu da aka yi muna godiya ka isar mun da godiya ta da gaisuwa na ga dukkan shugabanni na Sautu Sunna a wannan kasashe naku gabaki ɗaya da sauran ƴan uwa Ahlus Sunna duka gaba ɗaya da dukkan musulmin mu gaba ɗaya ka isar mun da godiya ta da gaisuwa ta da farin ciki na da kuma ainihin wato fatan alkhairi a gare ku duk abinda kuke yi Allah ya baku nasara Allah ya ɗaukaka musulunci a wannan ƙasashe naku Allah ubangiji ya sa mu rinka jin sautin ku na taimakon addini kuma Allah ubangiji ya baku kulawa da tarbiyyar ƴaƴanku da iyalanku Allah ya baku nasara akan ayyukanku a sana'arku a mu'amalolinku duk abin da kuke Allah ya nuna muku alkhairi kuma Allah ya baku lafiya da zaman lafiya da abokan zamanku Allah ya sa ku zama dalili na yaɗa musulunci a wannan ƙasashe da kuma yaɗa zaman lafiya addinin musulunci addini ne da yake ɗauke da zaman lafiya ba addini ne da yake ɗauke da tashin hankali ko hayaniya ba kuma duk abin da ya kasance a musulunci akwai solution ɗinsa kome in ya zo musulunci yana da waraka a kan shi so ku gode wa Allah ni'imar da ya muku kuma ku manta da Allah ba ku manta da al'ummarku ba kuma kun shirya alkhairi duk duniya an ji an amfana mu ma nan a Najeriya yanzu a gabana a cike muke da mutane suna ta saurara suna kallon ku kuma suna ji so mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya kara hada mu duk lokacin da aka shirya za a yi insha Allah a shirye muke za mu bada gudunmuwa daidai gurgudu insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu dace Allah kuma ya taimaka muna fatan kuma insha Allah ku gyara network din ku yawa nan muna ciki ya yanke kun ga network din mu na Najeriya kamar ya fi naku kenan so ya kamata ku gyara muna fata na ji kana dariya wato kana
wanda ke studio ya ce daga wurin ku ne ba daga nan ba ne
to mu dai Najeriya yanzu gaskiya muna cikin ne'ima alhamdulillah
mun gode
wa Allah ai muna addu'a ta alheri insha Allah
masha Allah
Allah ya saka muku da alheri ƴan uwa daliban ilimi da muke tare da su suna muku gaisuwa da fatan alheri masoya sunna masoya addini masoya kitabu wa sunna suna ƙaunarku kuma suna jin daɗi suna kuma kallon ku sun ce in san muku da dumbun godiya da gaisuwa Allah hada fuskokin mu Allah hada mu Allah ƙara mana kauna Allah ya sanya mu a cikin aljanna gabaki ɗaya mu da maza da mata bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jazakumullahu khairan ما شاء الله
ما شاء الله الحمد لله